بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن من جيسوا إرنت الدين المسلمين إن أفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن أكار قودي وألله تبارك وتعالى ميكومي ميكوة بيهتا مقباتا أتكن ونن جريني تنبن تاريه ميكتتن تاريه وتبرين هنقوي أتكن ونن جهة ta Kaduna arewacin Najeriya a wannan dare na Lahadi bayan yammacin asabar 23 ga watan Rabi'ul Thani hijira na da 1430 wanda ake kwatanta shi da 18 ga watan hudu shekara ta 2009 a kalandar albashi ina godewa Allah da ya bani ikon amsa wannan gayyata wadda ta biyo ta hanyar malamina wanda muke tare da shi a nan wato malam Muhammadu Kabir Abdullah shi kaji hafizahullah watakila in ce a karo na farko da na amsa irin wannan gayyata a cikin wannan gari mai tarihi ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wannan ya zama dalili na ƙara danƙon zumunci da alaƙa da ƴan uwantaka irin ta musulunci a tsakanin mu kamar yadda nike tawassuli da wannan aiki da kuma dan abin da zan faɗi da abin da sauran ƴan uwa za su faɗi bayan kila na kai inda zan tsaya ko kuma an tsaye da ni da Allah tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan da muke fatan mun yi kuma za mu yi don shi ya fata mana da alkhairi kamar yadda ya tara mu anan muna roƙon Allah ya tara mu a cikin aljannar firdausi a ranar kiyama kamar yadda mai gabatarwa ya faɗi ko da yake ya kuskura sunana abinda za a yi magana a kai a cikin wannan dare shine tarbiyya a cikin addinin musulunci babu shakka wannan mawdu'i ne muhimmi ƙwarai musamman idan muka yi la'akari da irin yawan maganganun da muke yi a tsakaninmu a yau na taɓarɓarewar tarbiyya da kuma irin halin tsatsani kai da al'umma ta shiga a dalilin sukurkucewar al'amura na tarbiyya, ta yadda har za ka ji ana yau wane bai da tarbiyya, ko ka ji an ce wancan yaron ko wancan matashin ba mai tarbiyya ba ne, ko a ce wancan dattijan kai ce an yi dattijan banza, ko a ce wancan yarinya ko wancan dattijiya ba ta da tarbiyya, da sauran maganganu masu kama da wannan. Wannan ke nuna irin muhimmancin da tattaunawa a kan wannan mawdu'i yake da shi, musamman da yake a wajen tattaunawar ana sa rai a kawo bayanai waɗanda ke nuna muhimmanci na tarbiyya da kuma ma wajibcin tarbiyyar, da abinda ke kyautata tarbiyyar, da abinda ke gurɓata tarbiyya, da kuma abinda za a yi domin wannan martaba ta tarbiyya ta dawo. Ina roƙon Allah mai kowa mai komai bai ba mu ikon isar da saƙon da muke tafe da shi yadda ya dace, kuma don samun sauƙi a wajen gabatar da mawdu'in na kafa muhadarar da zan gabatar zuwa kashi bakwai. Kashi na farko zai magana akan ma'anar tarbiyya, kashi na biyu zai tsokaci akan hukuncin tarbiyya, kashi na uku zai yi magana akan manufar tarbiyya a musulunci da himmar magabata a wurin tabbatar da ita, sai gaba ta hudu za ta yi tsokaci akan wuraren da ake zuwa don samun tarbiyya da kuma hanyoyin da ake bi wajen koyar da tarbiyya din. Gaba ta biyar za ta yi magana ne akan yadda ake koyar da tarbiyya a aikace, sa'annan ɓangare na shida zai magana akan haɗarin sakaci game da tarbiyya, sai ɓangare na bakwai insha Allahu zai tsokaci akan ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya. Idan akwai lokaci sai kuma a cika da waɗansu ɗan shawarwari da nasihohi. Wallahul musta'an wa alaihi tuklam. Tare da ni akwai Al-Rahma wanda shi ne ya kamata ya jawo ayoyin Al-Qur'anin da za a yi ishara zuwa gare shi. To ko da yake kamar yadda na ba da uzuri tun da ranar a fara, ban saba da usulubin amfani da Al-Rahma ba a wajen karatu, amma ina fatar yau in fara. Sai dai shi kansa Al-Rahma inda ya ji na kai da kai daga gare shi ya haƙuri. Bugu da ƙari masu sha'awar su ji karatun Al-Rahma su ma su yi haƙuri. Sannan kuma tun da Al-Rahma, to duk ayoyin da zan yi ishara da su domin Al-Rahma ya karanto, in ya karanto ba zan fassara ba, amma zan ishara da surar da kuma raƙamin suran sannan da raƙamin ayar, ta yadda wanda ke da buƙata sai ya je ya ƙara samun lada ta hanyar karanta ko da tarjaman Ash-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Allah ya ji kansa domin ya samu ma'anar wannan aya da za a karanta insha Allah. Tarbiyya kalma ce ta Larabci, at-tarbiyya, kuma tana da ma'anoni guda biyu, kamar yadda ɗabi'ar mafi yawancin kalmomin Larabci waɗanda ake amfani da su a shari'a take. Akwai ma'ana a harshen Larabci, akwai kuma ma'ana da malaman shari'a suka bata. A harshen Larabci kalmar tarbiyya malamai sun ce daga ɗayan abubuwa biyu ne, imma dai daga raba, raba wanda ke da ma'ana ta ƙaruwa, daɗuwa, haɓaka, bunƙasa, kamar yadda Allah ya yi amfani da wannan ma'anar ta hanyar amfani da kalmar raba a cikin Al-Qur'ani a kamar wurare guda huɗu, a cikin suratul Hajji sura ta 22 aya ta 5, da suratul Baqara sura ta 2 aya ta 276, da suratul Rum sura ta 30 aya ta 39, da suratul Haqa sura ta 69 aya ta 10. A cikin waɗannan wurare Allah ya yi amfani da kalmar tarbiyya da ma'ana ko kuma kalmar raba wanda ke da ma'ana ta daduwa ko karuwa ko habaka ko bunƙasa. Waɗansu malamai suka ce a'a, kalmar tarbiya daga fi'ili ne na rabba, rabba wanda wannan fi'ilin an yi amfani da shi a wurare biyu ko fiye da haka a cikin Alƙur'ani. Amma dai a misali a cikin suratul Isra, sura ta 17 aya ta 24 da suratul Shura sura ta 26 aya ta 18, Allah ta'ala ya yi amfani da kalmar rabba waɗanda malaman harshen Larabci suka ce kalmar at-tarbiya daga fi'ilin rabbani. To ko rabani ko rabba, dukansu dai suna da ma'ana ta reno, kulawa, ladabtarwa, karantarwa, kyautatawa da kuma ɗaukar matakin gina yaro a hankali a hankali, sannu sannu, kaɗan kaɗan, har ya zamanto cikakken mutum. Wannan shi ne ma'ana ko ita ce ma'ana da malaman harshen Larabci suka ba kalmar at-tarbiya. Amma a shar'ance kalmar at-tarbiya na nufin kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa domin ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren lafiyarsa da aƙidarsa da hankalinsa da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa ta hanya mafi dacewa kuma bisa karantarwar addinin musulunci. Abin mamaki, kalmar tarbiyya wadda kalma ce ta Larabci ta shahara a bakunan Hausawa, har ma an kai ga idan Bahaushe ya ce a tarbiyya baya buƙatar ya fassara kalmar, domin kusan kowa ya san ma'anar kalmar. Bahaushe ya ari kalmar daga Larabci ya kuma hausantar da ita, ta yadda duk wanda ke jin Hausa in an ambaci kalmar tarbiyya zai fahimci wani abu daga cikin ma'anoni da kalmar tarbiyya ta ƙunsa. To sai dai duk da wannan shahara da kalmar ta yi, kalmar ba ta samu karɓuwa da irin wannan ma'ana da muka ambata ba a wajen magabata, domin a wancan lokaci shekara 1000 da wani abu ko shekara 800 da wani abu mafi yawancin malamai ba ta amfani da kalmar at-tarbiya don nuna ma'ana ta reno ko kuma ɗaukan mataki na kyautata al'amarin musulmi da inganta yanayinsa don ya zamanto cikakken mutum a ɓangaren aƙidarsa da lafiya da hankali da ruhi da ɗabi'a da mu'amala da wayewa da zamantakewarsa ta hanya na abi a hankali a hankali bisa karantarwa addini. A wancan lokaci malamai na da istilahat, wato kalmomi da suke amfani da su don isharantarwa zuwa ga wannan ma'ana ta kalmar at-tarbiya. Hasali ma akwai malaman da ke cewa wannan kalma ta at-tarbiya ba a fara amfani da ita da wannan ma'ana ba mai shumuli da kuma ganewa sai kamar shekara 450 ko 500. Ta kuma wannan lokaci ba kalmar at-tarbiya ce amfani da shi ba. A madadin wannan kalma, da yawa daga magabata sun yi amfani da waɗansu istilahat, wato kalmomi kamar guda 10, waɗanda dukansu in muka ɗauki ɗaiɗaikunsu suna amfanar da ma'ana ce daga cikin ma'anoni na kalmar at-tarbiya. Misali, suna amfani da kalmar at-tanshi'a daga nasha'a yanshi'u tanshi'atan. Suna amfani da kalmar al-islahu. Kalmar tanshi'a na nufin a ɗaga mutum ko a rene shi, a tsirar da shi ya tsuru ya zama mutum cikakke kammalalle wanda ya san inda gaban shi yake, wanda ya san abin da ya kamata ya fuskanta. Suna amfani da kalmar al-islahu gyara al'amarin mutum, gyara tarbiya ko gyara mu'amala, gyara dabi'a, gyara halayya da sauransu. Suna amfani da kalmar at-ta'dib, wanda wannan kalma ta fi shahara a wajen malamai daga al'adab. Shi yasa ma sukan ce malami ana ce masa al-mu'addib, abinda yake yi at-ta'dib. Bakar sukan ce addaba yu'addibu addaba yu'addibu ta'addiban ko ta'adiban. Shi ne karantarwa sukan ce al-mu'addibu, bi ma'ana al-mu'allimu alladhi yu'allimu an-nasa la siyama ash-shigara al-khaira, wanda ke koyar da mutane musamman kananan yara al-khairi. Ko shi ake ce ma al-mu'addib, wanda ake koya ma karatu ko ake koya mai ladabba ana ce masa al-mu'addab, ay alladhi yu'addibu al-mu'addib, wanda mai tarbiya mai koyar da halayya nagari yake koyarwa. Shi yasa ma malamai za ga suna yawan rubutu su ce adabu kaza, adabu talibul ilmi, adabu talibul hadith, at-tibyan ya adabu hamalatul qur'an, daga adabu. Haka nan sun yi amfani da kalmar at-tahzib, shi ne da akwai littafan da suke da suna tahzibul akhlaq, ai gyaran ɗabi'u, kyautata ɗabi'u, tabbatar da mutum mai ɗabi'u ne kyawawa na ƙwarai, ruhinsa tsaftatacce, tunaninsa nagartacce, mu'amalarsa kyakkyawa. Sun yi amfani da kalmar at-tatawir, tsarkake mutum daga datti da dauɗa na shirka da kafirci da munanan ɗabi'u da bid'o'i da sauransu. Sun yi amfani da kalmar at-taskiya, Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyya al-Harrani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ya amfani da wannan at-taskiya din a wata ƴar risalarsa taskiyatun nafs. Malamai sun yi amfani da istilahin at-ta'lim, karantarwa, ilmantarwa. Kuna ina aka samu littafin ta'alimul muta'allimi tariqat ta'allum, ai ta'adibul muta'allimi koyar da ko tarbiyatul muta'allim ko irshadul muta'allim ne ake nufi. Waɗansu malaman sun yi amfani da kalmar as-siyasa, as-siyasa kalmar ce ta Larabci wadda ke nufin gudanarwa, kyautata al'amari. To sun yi amfani da wannan kalmar kamar yadda aka rubuta littafi sukutun da guda aka samu suna siyasatul auladi, kula da kyautata al'amuran yara, ma'ana tarbiyyar su kenan. Sun yi amfani da kalmomin an-nushu wal irshadu, an-nushu wal irshadu. Akwai malamin da ya rubuta littafi ya sanya mai suna nasihatul waladi, wani kuma ya rubuta littafi ya sanya mai suna irshadul mustarshid. Haka nan malamai magabata sun yi amfani da kalmar al-akhlaqu a madadin kalmar at-tarbiya, akhlaqul akhlaqu talibul hadith, akhlaqul muhaddith, suna yin littafin. To duk wannan islahat guda goma da na kawo dukkansu in ka duba kowannen su yana da ma'ana ce ta wani bangare daga cikin bangarorin da muka ambata na ma'anar kalmar tarbiya. Kenan sai ka hada kalmomin nan ko istilahat din nan guda goma gaba daya kafin ka hada ma'ana cikakkiya ta kalmar at-tarbiya. Wannan yasa daga baya malamai suka zabi kalmar at-tarbiya suka ajiye sauran domin karmar ta kunshi ma'anonin da guda goma suka kunsa. Tun da mun ji ma'anar tarbiyya, gaba ta biyu za ta yi magana akan hukuncin tarbiyya, kuma daga nan ne al-Rahman zai fara aiki. Bindiggi na Al-Qur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da maganganun magabata na kwarai na tabbatar da cewa tarbiyya wajibi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora a kan iyaye da dangi da malamai da shugabanni da sauran al'ummar gari gaba ɗayansu. Kowane ɓangare daga waɗannan ɓangarori guda biyar, iyaye, dangi, malamai, shugabanni da kuma sauran jama'an gari na da rawar da zai taka da gudunmuwar da zai bada don tabbatar da al'amarin tarbiyya. Kuma da zarar an samu ɓangare ɗaya ya gaza ya tawaya, to tarbiyya ba za ta samu ba irin yadda musulunci ke bukatar ta. To sai dai a cikin wannan jerin gwano guda biyar, iyaye su ne a kan gaba domin su ne dalilin zuwan ɗa duniya, kuma su suka fi zama tare da shi, kuma su ne mas'uliyar farko ke kansu game da ɗan. Uwa dai makaranta ce, uba shi ne shugaba na gidan gaba ɗaya. Wannan ya sa iyaye ke da mas'uliya ta farko a kan al'amarin tarbiyyar ɗaya. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratul Tahrim sura ta 66 aya ta 6, inda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum
ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa qudha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسك الإيماني قوا أنفسكم وأهلكم نارا كتاري ككار كاونا كبنا إيال كبغا وتويتا wadda wannan wutan wa kudu hannas wal hijara makamashinta tekirinta abinda ake rurata a hurata a haɓaka ta da shi su ne mutane da duwatsu. Alaiha mala'ikatun a kan wannan wuta akwai mala'iku gilazun masu girma shidadun masu tsananin ƙarfi la ya'suna allaha ma amarahum waɗanda ba sa saɓa wa Allah a cikin umarninsa wa yaf'aluna ma yu'marun duk abinda Allah ya umarce su shi suke aikatawa. A shahidu a cikin wannan aya shi ne Allah ta'ala ya umarci iyaye ko ya umarci kowane mumini da mumina da su yi ƙoƙari wajen ganin sun tsare kawunansu da na iyalinsu. Iyali nan na nufin mata ta aure da kuma ‘ya’ya a haƙƙin miji, a haƙƙin matar kuma ‘ya’yanta da waɗanda ke ƙarƙashinsu a cikin gida ita da mijinta. To Allah ya ce su tsare kawunansu da na iyalinsu daga wata wuta wadda take mai haɗari kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana. Da wannan malamai suka ce wannan aya na fa'idantar da wajibcin yin tarbiyyar ‘ya’ya a kan iyaye. Kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar a hadisi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukkanku masu kiyo ne masu kula ne waɗanda aka ba su wani abu ne don su lura da shi, kuma kowannen ku za a tambaye shi a ranar kiyama akan abin da aka ba su kiyo. Mahaifi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da jero bayani dalla dalla a ƙarƙashin hadisi ya ce shugaba mai kiwo ne ga waɗanda yake wa shugabanci, kuma a ranar kiyama za a tambaye su game da su. Mutum a gidansa mai kiwo ne ga iyalinsa gaba ɗaya, matarsa ko matansa da ‘ya’ya gaba ɗaya, kuma za a tambaye shi ranar kiyama game da su. Mace a gida mai kiwo ce game da ‘ya’yanta, ‘ya’yan mijinta da dukiyarsa, kuma za a tambaye shi ranar kiyama game da su. wannan yasa aka fahimta daga wannan hadisi cewa ashe tarbiyar ƴaƴa wajibi ne da Allah ya tsora a mataki na farko akan iyaye. Duk kuma yanwa da dangi wajibi ne su tallafa wa iyayen ƴaƴa wajen tarbiyar ƴaƴan, domin kuma ba za a yi da hanta da jini ba. Dangi da ƴan uwa idan ɗa ya je abin tsiya za a danganta ɗan da su, idan ya yi abin arziki za a danganta ɗan da su. Ba za su iya gushewa ko kuma su kauce ko su karkace wayyuwan a zarge su idan ɗan-ɗan-ɗansu ya samu matsala tarbiyya ba. Kuma ko ba komai idan da ɗa zai rasa tarbiyya kyakkyawa ya je ya kashe wani misali a kan za a biya diya, kuma wanda ya ci sannan bai da abin da zai biya diya, ai ɗan uwansa da danginsa za a tattara zai kun biya. Wannan ke yana cewa ashe akwai mas'uliya babba a kan ƴan uwa da dangi dangane da tarbiyyar ƴaƴan ƴan uwansu. Malamai su ne sahu na uku a kan al'amarin tarbiyya, waɗanda su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya tsora musu wajibci da mas'uliya ta yin tarbiyyar al'umma. Domin kuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kira su da suna ar-rabbaniyyun, kasancewar an masu laƙabi da tace na ar-rabbaniyyun wato masu tarbiyya, wannan ke nuna cewa suna da mas'uliya, ma'ana wajibi ko aiki ko ɗawainiya da aka tsora a kansu da ake sa ran wajibi ne su sauke shi. Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul Ali Imran sura ta uku aya ta 79 da kuma suratul Ma'ida sura ta 5 aya ta 44 duka ya kira malamai masu ilimi a matsayin rabbaniyuna ko kuma ka ce rabbaniyawa. Suna ne ne rabbaniyawa tunda dai kalma ce ta Larabci. An samu fassara daga Aliyu ɗan Abi Talib radiyallahu anhu wa ardahu cewa su ne waɗanda ke ƙosar da mutane da hikimomi kuma suke tarbiyyantar da su a kan hikimomi. Haka nan Mujahid an ruwaito ya ce ar-rabbaniyuna ko kuma rabbaniyawa su ne waɗanda ke koyar da mutane ƙananan ilimi kafin su koyar da su manya-manyan ilimi. Ashe kenan malamai na da wajibci a kansu na ilmantarwa da karantarwa da shiryarwa da kuma tabbatar da sauti kyakkyawa ga mutane baki ɗaya da ke cikin al'umma. Za ku karantar da ilimi kuma ku bi matakai na ganin mutane sun shiryu zuwa ga abin da Allah yake so, kuma za su yi masu sauti su wayar da hankulansu da ƙwaƙwalansu, sannan za su yaƙi bid'a. Za kuma su tsabtace ilimi daga dukkan gurɓatattun abubuwa da kwama tala da harba tumaki da abubuwan da suke canfi ne ko kuma abubuwan da suke mujarrabin ra'ayi ne na molanka wanda bai da goyon bayan dalili na shari'a. Haka nan za su yi mukawama da 'yan bid'a ta hanyar tona asirin bid'a da tona asirin 'yan bid'a da yin bayani dalla-dalla ta hanyar rubutu a littafi ko kuma wa'azi a masallaci ko a filin wa'azi da karantar da al'umma tsakanin magriba zuwa isha don tona asirin bid'a da 'yan bid'a don kada mutane su ruɗu ko kuma su shagala daga abin da yake alkhairi saboda abubuwan da za a riƙa kururutawa na bid'ar shaitan. Mataki na hudu na wajibcin bid'a a na wajibcin tarbiyya na kan shugabanni, domin su shugabanni su ne waɗanda Allah ke amfani da su wajen taka wa maƙarnata birki. Kamar da aka rawaito daga wani magabaci yana cewa inna Allah yazi'u bisultani ma la yazi'u bilqur'an, Allah yana takawa mutane birki ta hanyar mulkin mai mulki irin taka burkin ma da alqur'ani baya yi ma wasu domin qur'ani sai ne imani sai ne tarbiya sai wanda yake tsoron haduwa da Allah ranar kiyama sai wanda ya yadda da mutuwa da tashin kiyama da hisabi da ba da takardu da aljanna da wuta yake takuwa ko ake taka maka burki da ayoyin Allah amma akwai wanda yake kangararre ne bisa dabi'a duk inda aka sai aka kawo ba zai bi ka'ida ba to shugaba sai ya amfani da gadan mulki kujeran mulki ya taka musu mulki a shi kenan shugabanni na da rawa babba suna da gudunmuwa mai girma da za su bada wajen tarbiyyar al'umma sai yasa ma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul hajj sura ta 22 aya ta 41 ya gaya mana irin gudunmuwar shugabanni waɗanda ake sa ran in sun samu shugabanci a cikin al'umma za su tsayu su tabbatar da sauƙaƙen al'amura Allah tabaraka wa ta'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi
الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
الله تبارك وتعالى قال الذين وَتَنَدَّى أَسْيَارًا سُغَمَنْتُوا مَا سُقُوا كَوْتَةَ الْأَمُورَ الْمُتَانِيهِ sune waɗanda in makkannahum fil ardi in muka ba su wata dama ta shugabanci a ƙasa a kamun salata za su tsaye da sallah a koran da aka samu shugaba bai tsaye da sallah ko kuma bai umarni da a tsaye da sallah ko yana kokarin hana mutane tsaye da sallah to wannan lalataccen shugaba ne a kamun salata wa atu zakata kuma ba su ba da zakka kuma su karbi zakka a hannun mutane don su raba ta ga inda Allah ta'ala yake so wa amaru bil ma'ruf kuma za su umarni da kyakkyawa wannan hawa annal munkari kuma za su hani daga mummuna Allah ya ce walillahi akibatul umur al-amri gaba daya karshen sa dai na ga Allah tabaraka wa ta'ala ashe kenan daga cikin ayyukan shugabanni akwai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna in sun ga ana barna su hana in sun ga mabarnata sun shigo gari su tsawatar in sun ga mutane na dabi'u mara kyau su hana ba su tsaya su ce babu ruwan su ba randa aka samu shugabanni babu abin da ya dame su da umarni da kyakkyawa da hannun da mummuna to shugabancin su ba zai tsinawa al'umma da komai ba shugabancin su ba zai ga mai alkhairi ne albarka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ba shugabanni na da wajibi a kansu na tsarewa mutane abubuwa guda biyar na larurar rayuwa al'amari na farko shine addini lallai ne shugabanni a same su masu kokarin tsarewa mutane addini ta hanyar ba da dama da kuma karbaba gwiwar duk masu addini da kuma kawo ci gaba na addini islamiyyu ne gayyato malamai masu wa'azi ne gayyato malaman da za su karantar ne kawo duk wani abu na ci gaba da zai kyautata al'amarin addinin al'umma abu na biyu wanda yake lalura ne da ya zama dole shugabanni su tsarewa al'umma shine rayuwarsu dole ne shugaba ya dauki matakai na ganin ya ba da tsaro da gurbin iko da izinin Allah ga al'umma da yake ba za ta hamba razana ta sata da fashi ba ba za ta hamba razana ta ƴan masu tsafe-tsafe ba ba za ta hamba razana ta ƴan sara suka ba waɗanda za su kashe juna a dalilin ƙwallo ko dalilin bangar siyasa ko makamancin wannan lalura ta uku ita ce hankali wajibi ne shugabanni su tsarewa al'umma hankalinsu ta hanyar haramta ko tabbatar da sun hana mu'amala da giya da wuri da duk abin da ke gusar da hankali duk wani abu na shaye-shaye wajibin shugaba ne ya tabbatar da cewa ya tsawatar in ba ya tsawatu ba ya haɗa mai yin wannan da hukuma abu na hudu shine mutunci dole ne shugaba ya tsarewa al'umma mutunci ta yadda zai zama wuraren da ake masha a da alfasha lalle ne a rufe a kuma tsawatar a hana masu yi inda sami ba a hada su da hukuma ta sama domin a ɗauki mataki kansu laifi ne mai anguwa ko dakaci ko hakimi ko sarki ya san akwai gidajen masha a da alfasha ko a nan hunkuri ko a wani wuri amma ya shiru kuma garinsa ne shi yake da iko da wurin amma ya sa ido ga gidajen karuwai ko da gidajen masu wadi ko da gidajen da ake sa tunatunai na ɓata tarbiyyar yara kuma sarki ya sani ko mai anguwa ya sani ko hakimi ya sani ko dakatar ya sani ba su hana ba ba su sa a rufe wannan ba in sun yi haka sun ci amanan al'umma kuma Allah zai kange su ranar kiyama. Larura ta biyar ita ce dukiya. Dole ne shugaba ya tsare wa al'umma dukiyarsu. Wannan yasa shari'a ta ajiye haddi na fata idan an yi da ta'zirat, wato irin hukuncin da magani gawa ne da za a yi wanda yake kandararre yanda baya son gaskiya ba kuma zai bi shari'ar Allah ba. Dole ne a tsare wa mutane dukiya, a tabbatar da an ba dukiyar su tsaro da kariya. Wannan wajibin kowane shugaba ne, la'alla mai anguwa ne ko ko dakata ne ko hakimi ne ko sarki ne, dole ne yayi wannan. To idan al'umma ta samu tsaro a cikin waɗannan abubuwa guda biyar na larura, tarbiyya ba za ta kokota ba. Wannan ya sa shugabanni su ne a kan sahu na hudu na wajibcin tarbiyya da Allah ta'ala ya ɗora ta. Sai sauran al'umma su ne mataki na biyar. Kowane mutum a inda yake, a unguwarsu, a layinsu ko labinsu ko lokonsu, a makwabtansa wajibi ne ya ba da gudunmuwa wajen tabbatuwar tarbiyya da ingantuwarta. Laifi ne babba kana makwabci ka ga ɗan makwabcinka na abin da bai dace ba kai shi. Kai ko makwabcin wajibinka ne ka tallafa wa makwabcinka in ya taimaka maka wajen tarbiyyar yayanka. A da mun sani muna yara, alhamdulillah akwai iyaye da kakanni a nan, akwai yayye da sauyi da ƙanne da ya'a a nan. Mu dai a lokacin nan ba ma yayyenmu ko iyayenmu ba, mun taso mun tarar da a kan layi idan yara na mugun wasa ko suna abin da bai dace ba, in suka hango babba guda ɗaya duk za su fashe. Amma yanzu zuwa sun canza, wakan shaya'ibu shayyat wa daru bin nasu kullat, abubuwa sun canza. Sai ka ga mutum yana tsaye yana kallon yara hatta nasu suna abubuwa marasa kyau da zan iya tsawatawa ba. In ba a tsawata za su yi biris su duhun kamar ba su ji su ba, kamar ba ba shi a wurin. Sannan ba zai yi tsoro ya ga ana abin da ba daidai ne ya magana, makwabcinsa mara kirki shi zai zo ya masa iyaka ya ce kar ka ƙara taɓa min ƴaƴana, ba ka san ƴaƴana, ka tsane su, ka yi kaza. To wannan na nuna al'umma gaba ɗayanta ta shiga cikin halin ni'a ku Allah ya tsare. Al'umma gaba ɗaya tana da mas'uliyya kowa da kowa. A talla ababin faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, mara minkum munkaran falyubayyirhu biyadi falyubayyirhu biyadi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أوتر واير قوة ونا عديث وليس وراء ذلك خردل من الإيمان. أشي دولني انت دا أذن دا بابيري بك تاوتا كاركة ويكنا تورم مجانا جزاء فدي لا لا تخف لو بتلائم واجدين كشينك أذن دي كبيري وما أذنب من تنظن الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ashe ba Allah ne ya ba ta digirin digirgir ba, ya ba ta kambi irin da wanda ba ta ba wani ba, a dalilin kokari suke yi na da'awa da umarni da kyakkyawa. Allah ya tabbatar da mutum nan al'ummarsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ne khairu ummatin ukhrijat lin nabi, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi ne. Allah yake malam
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنين وأكثرهم الفاسقون.
Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da ya tabbatar wa wannan al'umma da alkhair, yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, kun kazance ku ne fiyayyar al'umma da aka fitar da ita aka bayyanar da ita don amfanin mutane. Dama dai ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace khayrun nasi an ta'hum lin-nas, fiyayye a cikin mutane shine wanda ya fi kawo mutane amfani. To wani al'umma mai kawo amfani ne ga jama'a, ta'muruna bil ma'ruf, kuna umarni da kyakkyawa, sanannan abu wanda yake da inganci da Allah ya gina shi, wa tanhauna 'anil munkar, kuma kuna hani daga mummuna, wa tu'minuna billah, kuma kuna imani da Allah. wannan yasa wannan yasa Abu Hamid al-Ghazali yake cewa wannan take da kande da aka ba al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sirrin sana cikin yin da'awa da umarni da kyakkyawa da hali da mummuna randa mutane suka ci wannan to wannan khairiya wannan alkhairin ya tashi daga kansu sai kuma ya ku mutane wani kuyi dukkan ku kowannan ku a daidaikun ku da tararrakin ku wajibi ne ku wakilci juna kamar yadda dukkan musulmi a ko ina yake wajibi ne ya wakilci juna ya tallafa wa juna ya kama wa juna ya taimaka wa juna domin a samu tarbiya a cikin al'umman nan tarbiyar yara kanana da ma manya haje dattawa kullum mun ji hukuncin tarbiya a musulunci gaban mu ta uku a wannan zance ko kuma wannan muhadara za ku magana ne akan manufar tarbiya a musulunci da kuma irin himmar da magabata suka yi wajen ganin tarbiya ta tabbata a cikin al'umma babu shakka tarbiya ta hanyar ta ce kawai ake gina al'umma al'ummar da za a yi alfahari da ita ta hanyar ta ne ake gina matashi wanda zai zama abin alfahari ga jama'arsa idan ya girma ya aure ya zama uba mai tausayi mai adalci mai kyautatawa iyalinsa idan mace ce ta zamanto mace ta kwarai almar'atu saliha ta hanyar tarbiya ce ake iya samar da sojojin musulunci waɗanda za su tallafa su taimaka su ba da gudunmuwa wajen ganin addinin musulunci shine a sama umarnin Allah ake bi dokokin Allah ake aiki da su ta yadda ba su da abin bauta gaba ɗaya sai Allah ba su da addini sai musulunci ba su da tsari ko doka ko constitution sai Qur'ani ba su da wani abin alfahari sai musulunci idan ba tarbiya waɗannan abubuwa ba za su taɓa samuwa cikin al'umma ba wannan yasa musulunci ba tarbiya muhimmanci ƙwarai da gaske daga cikin manufofin musulunci game da tarbiya akwai guda biyar manya-manya na farko ƙoƙarin tabbatar da manufar halittar ɗan adam mun sani a cikin alƙur'ani Allah ya bayyana mana cewa ya halicci aljanna mutum ne domin ne don bauta to ta yaya za a yi a tabbatar da wannan manufa ta halittar Allah ga ɗan adam ya zama ɗan adam ya tsiryantar da bauta ga Allah shi kaɗai yadda ba zai haɗa Allah da kowa ba cikin bauta zai zarkata Allah cikin bauta kuma zai yi bautan don Allah kuma zai yi bautan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar ba zai yi bid'a ba kuma zai zamanto yana yi ba tare da tsoron zargin mai zargi ba ko kulafucin mai kulafuci ba ko yarfiyar mai yarfiya ba ko surutun mai surutu ba ko zunɗan mai zunɗo ba ta yaya za a samar da wannan in babu tarbiya saboda haka ta hanyar tarbiya ce za a iya tabbatar da manufar halittar ɗan adam da Allah ya bayyana mana Qur'ani cewa ya yi ne domin a bauta masa shi kaɗai manufa ta biyu kaiwa ga manya-manyan ɗabi'u ɗabi'u na girma ɗabi'un da ake gode wa su ɗabi'un da ake haba-haba da wanda yake da su ɗabi'un da ake yabawa in an ga an yi su ɗabi'un da ake gode wa farkonsu a yabawa ƙarshensu ba yadda za a samar da kyawawan ɗabi'u sai ta hanyar tarbiya irin ta addinin musulunci manufa ta uku domin yin tattali da kinsi da shiri da tanadi ga rayuwar duniya da lahira ko da rayuwar duniya za ta zama mai amfani ta zamanto wuri ne na cin gajiyar rayuwar da lafiyar da Allah ya bada da ilimin da Allah ya bada ko dukiya ko mulki ta yadda za a yi tattali da kintsi da tanadi don lahira na da lahiran nan ne gida madawwami wanda babu mutuwa bayan shi idan aka zo wannan gida babu mutuwa kuma kwata-kwata ko dai aljanna ne ko wuta to da yadda za a yi tanadi da shiri da kintsi da tattali domin rayuwar duniya ke kyau kuma lahira ta zama nagartacciya ba tare da tarbiya kyakkyawa ba manufar tarbiya ta hudu ita ce a samu damar gina mafi alhorin al'umma mumina wadda za ta amsa sunan al'umma mafi alkhairi al'umma mafi daraja al'umma mafi ɗaukaka al'umma mafi nagarta ba a samar da ita sai ta hanyar tarbiya mana tarbiya ta biyar ita ce tabbatar da tsarin gudanarwa mafi haɓaka ta kowace fuska. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda ya ba sahabbansa madarar tarbiya da zumar imani da tsaftataccen ruwa na kyawawan ɗabi'u, sai ya zamanto su suka fi kowane jama'a daraja da ɗaukaka da bunƙasa da haɓaka da cigaba da ilimi da wayewa da ƙwarewa da sadaukantaka da jarumta da haƙuri da tsoron Allah da ɗa'a da biyayya da sanin ya kamata gaba ɗaya. Tarbiyya ake musu, at-tarbiyya al-islamiyya ita ake musu suka samu wannan daraja ɗin. Waɗanda har wani yake cewa halafa zamanu la ya'tiyanna bi mislihim hamasat yaminuka ya zamanu fakaffiri, zamani ya rantsi sai ya zo da kamar sahabban manzon Allah. Amma ya kafa, to tunda ka kafa sai kai ka fara ya kai zamani tunda ka kai rantsonka. Ba yi kamar su ba, ba za a yi kamar su ba. In ka cire annabawa da manzanni ba a yi irin su ba gaba daya. Babu wata mace a doran ƙasa da ta haifi mutane ko ƴaƴa irin sahabban manzon Allah radiyallahu alaihim ajma'ina. Idan ba ba su da tarbiyya za su iya wannan? Barin ba ku yin misalai da ni an cewa bil misali ya tabihu al makan, kuma ash-shay'u bi shay'in yudhkar. Ko da Abu Bakar radiyallahu anhu ardahu as-siddiq Abu Siddiqa shine a lokacin da mutanen Makka da basu imani da kafirai ne shirkai suka zo suna yin gwalo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, suna nuna cewa ya faɗi abin da yake kama da tatsuniya, wai ya ce Allah ya yi tafiyar dare da shi tun daga Makka har zuwa Baitul Maqdis a can inda yau ake kira Palestine a cikin dare guda. Tafiyar watanni, amma ya ce cikin dare guda aka yi. Ko ma yau ba wannan ba, har ya wuce sama ya yi munajati da Allah, ya karɓo sallah, ya karɓo waɗansu abubuwa daga Allah ta'ala. Sai suka tara jama'a don suna ganin sun samu hanyar za su rukuza da ayyuka. Sun ji abin da mutumin naku yake cewa wai ya ce kaza kaza kaza, sai a fashe dariya a ihu. Za ka ce bari mu je gidan babban abokinsa Abu Bakar mu gaya mai la'alla dalilin wannan zai gane haukan abokin nasu. Da suka je suka samu Abu Bakar suka ce mai ka ji abin da abokin naka Muhammad ya faɗi kuwa, ya ce kaza da kaza da kaza. Abu Bakar as-Siddiq ya ce shi ya faɗi haka, suka ce eh, yace na yadda da haka da abin da yake haka. Wanda ba da tarbiya ba zai irin wannan ba. Kudin sayyidina sayyidatuna Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha, mace ta farko da ta imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sakon da ya zo, mace ta farko wadda manzon Allah ya aura da mata kishiya da sai bayan ta da duniya, matar da lokacin da kowa ya hana manzon Allah dukiyarsa ita ba da dukiyarta multibillionaire ce, amma ta mutu ba ta da kokandala saboda an ciyar da dukiyar gaba daya wajen taimakon addinin Allah. Matar da Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu yace shi Allah yana gaida Khadija. Matar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala'ika Jibrilu ya gaya masa kai ma Khadija bishara da wani gida aljanna wanda babu hayaniya ko babu wahala a cikin sa, don ba taɓa wahalar da manzon Allah ba, ba ta taɓa daga murya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Matar da ita ce uwar ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, matar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah bai nufin ya mishi da wanda ta fi sa ba. Idan ba dan suna tarbiya ba, idan ba dan ta sha madarar imani da tauhidi sahihi salimi ba, ya za ta ciyar da duke ta gaba daya bayan ta jiro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da shekara 15 ko 20? Me za ku ce game da Mus'ab ɗan Umair? Sadauki, zahidi, mutawarri, muta'assif, sadiqun amini. Mahaifiyarsa a Makka idan ma aka ga kai kana magana da ɗanta to kai ma ka ba babban mutum. Idan ta yi magana ana saurarawa, in ta yi umarni ana bi, in ta ce a bari za a hannu multidilenia a cikin makka tana daga cikin matan da ba a yi irin su bojan dukiya amma musaffan umai saboda imani saboda yarda da Allah saboda neman aljanna saboda hijira don Allah ya zama ya barta ya yi hijira ya tafi Madina daga shi sai gado ko gargo ko mayafin da yake sanye da shi ya bar dukiyar gaba daya da daular da mulkin da mukamin da matsayin da lagadan da holewar da watayawa duk ya bar shi saboda Allah a ranar da Mus'ab dan Umair ya yi shahada a raƙin Uhud an ga abin mamaki bai bar komai ba na tufafi ma da za a rufe shi da shi don ga Allah yake ku rufe shi da mayafinsa mayafin ma dan guntu ne in an rufe ka kaba ya ta bude dan rufe wajen kaba kai ya bude dan Allah yake ku rufe wajen kan kafafuwan ku fa danye ku hada ku rufe shi idan ba da imani ba idan ba da tarbiyya ba idan ba da shan lagada da madarar imani da tauhidi ba da sanin ya kamata da wayewa da tsoron Allah da san Allah da manzon Allah da girma Allah da manzon Allah ina za ka kai ga wannan misali na karshe Urwatu dan Zubair radiyallahu anhu wa ardahu babban sahabi manzon Allah manya ƴaƴan manya ubansa musulmi sahabi kakansa wato shi kuma ana maganar ya rasu amma kakansa ta wajen uwa sahabiya musulma uwarsa sahabiya musulma wadda take da aimata irin ta da a wajen sabaukantaka da jarinta a wajen abin da ya shafi tsayawa tsayin daka don goya ma ƴaƴanta baya wajen tabbatar da al'amuran addini Urwatu dan Zubair dan Asma'u Asma'u yayar Aisha Aisha matar manzon Allah a duniya da lahira yadda mala'ika Jibril yake a gaishe ki babban mace Urwatu dan Zubair shi ne dai da lafiya aka wayi gari sai an yanke kafarsa saboda kafar ta samu matsala aka ce gajiya ka sha domin hankalinka ya dan gushe kar ka ji zafi don a wancan lokaci kimiyyar su ta anesthesia na sauƙaƙa zafi in za a yi operation ko za a yanka mutum ko wani abu shine a bada abin da zai gutar da hankali kamar giya yace Allah ya kiyaye da zan sha abin da Allah ya haramta ga dan wannan amma idan kuna so ku yanke kafata kar in ji zafi ku bari sai na tashi ina sallar qiyamul layl ku yanke ni na san da zafi da aka zo ana sai yana sallar qiyamul layl aka dada kafan shi da san an dadi ba ya ci gaba da sallah sai da ya gama da ya gama aka ce to muna maka jazo da ta'aziyya saboda kafarka da kuma danka ɗaya da rashi yake to sai ne ni na gode wa Allah idan Allah ya dauki dana guda daya ai ba ba hudu ya bani to ya dauki daya cikin hudu ya kai dan dole da kafata dan dalolin hudu Allah ya bani hannuwa biyu kafafuwa biyu dan ya dauki daya ko ya karba daya su ne ku ga mun ya ku mutanen hankali in ba tarbiyya da imani da tauhidi da san Allah da manzon Allah da bin umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a samu maza irin waɗannan wannan yasa ba taɓa samun tsari na ci gaba ba da bunƙasa da haɓaka da wayewa a ɓangaren tattalin arziki da ɓangaren tsarin gudanarwa da ɓangaren tsarin mulki da ɓangaren tsarin siyasa da ɓangaren ci gaban al'umma kimiyyarsu da fasaharsu da mu'amalansu da zamantakewarsu irin wanda aka samu a zamanin sahabban manzon Allah ridwanullahi alaihim ajma'in to mun ba tarbiyya ta biyar ita ce samar da wannan tsarin irin wancan ko da ke da za a kai kanka ba amma dai ba ma an ce ka tashabbuhu in lam takunu mislahum in tashabbaha bil kirami falahu ku kamanta inda ba ku yin kaman su ba ku dan kamanta domin kamance shi ne da manyan mutane ai shi kansa babban rabo ne sai da haka ba za mu yi irin nasa habbai ba amma dai mu muhawala mu kamanta mu dan yi abin da za mu yi na tagazawa saboda muhimmancin tarbiyya da ko bani bar musulunci ne game da tarbiyya yasa manyan magabata mazajen alkhairi manzanni da annabawa da kuma al'ummar farko a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ba su kafa a guya ba, sun gaza da dantse, sun yi ta maza, sun kai dauro, sun kai mari, sun yi kokari, sun jajirce wajen ganin al'umma ta samu tarbiyya musamman ma na kusa da su ƴaƴansu a matakin farko da kuma al'umma gaba ɗayansu a matakin biyu. Misali Ahmadu Ibrahim Khalilullah, idan annabawa da manzanni ya roƙi Allah ya azurta shi da salihan ƴaƴa, kamar da yazo a cikin surat Safat sura ta 37 aya ta 100, kuma ya roƙi Allah ya nisantar da shi da ƴaƴan nashi daga bautar gumaka, kamar da yazo a cikin surat Ibrahim sura ta 14 aya ta 35, ya kuma roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa gaba daya a cikin masu tsayar da sallah, kamar da yake cikin surat Ibrahim sura ta 14 da aya ta 40. Kuma ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ƴaƴan shi da jikoki da tattaɓa kunni da hiyoyi su zamanto daga cikin masu yin jagoranci a cikin al'umma a wajen imani da taƙawa da haƙuri da da'awa, kamar da yake cikin surat Bakara sura ta 2 aya ta 124. Kuma ya roƙi Allah ya sanya shi shi da zuriyarsa a matsayin masu sallamawa ga Allah ɗin gurungun, kamar da yake cikin suratul Baqara sura ta 2 aya ta 128. Kuma yana ƴaƴan shi wasiya akan lalle ne su tabbatar sun rayu cikin addini kuma su mutu suna masu imani, kamar yadda yake a cikin suratul Baqara sura ta 2 aya ta 132. Sa'annan kuma don ya tabbatar da al'amarin tarbiyyar ƴaƴa aikace, ya bar garinsa ko ƙasarsa ya tafi Makka domin ya ziyarci ɗansa Isma'il da matarsa yana tarbiyya a can. Ya tabbata cewa Annabi Ibrahim wata rana ya kai ziyara wajen Annabi Isma'il alaihi salatu wassalam domin ya ga halin da yake ciki da shi da iyalinsa, domin ko ka zan magidanci da ka wuce tarbiyya ba, indai kana da iyaye ko sauyin iyayenka za a yi maka tarbiyya kamar za mu gani nan gaba. Tarbiyya ba ta jarirai ne ko ƙananan ƴaƴa ko yara ba, kamar da aka ce tarbiyyar ƴaƴa, kuma kowane mutum ya kamata ya zama ɗa ne shi, ko da ba gabana ba zai iya zama ɗa ga wani shi. Shi yasa akan ce tarbiyyar ƴaƴa maimakon tarbiyyar yara. Akwai wanda fito da matsayin shi na kai kai na Annabi Isma'il, to amma Annabi Ibrahim ya je masa tarbiyya. Akwai wata dattijuwa da matsayin ta kai na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko ya kai matsayin Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai amma iyayen sun je har gidan miji sun masa tarbiyya. To ke wace ce, kai wane ne, ni wane ne da zan ce tarbiyya ta ƴaƴa ta yara ne ba ta ƴaƴa ba? Tarbiyya ta kowa da kowa. Wata rana Annabi Isma'il ya kai ziyara, Annabi Ibrahim ya kai matan shi ziyara Annabi Isma'il, da yake da tarbiyya shi a gida bai sallama ya shiga ya tarar da matan Annabi Isma'il, yace ina mijinki? Tace ya fita ya je nema. To ya halin da kuke ciki na rayuwa? Tace muna cikin tsanani da talauci da wahala. Sai ce to Allah ya sauke shi, idan mijinki ya dawo ki ce masa wani dattijo mai kama kaza da kaza ya zo yana sallama mishi, kuma ya ce lallai ne ya gyara tsofar ɗakin shi. Annabi Isma'il na dawowa, matar ta gaya masa, sai ce ai babana ne, kuma ke ce yake nufin in gyara, saboda haka na sake ki taje gidan ƴan uwanki ko ta gidanku. Me dalili? Saboda za ta da rubin asiri, tana tona asirin mijinta cewa suna cikin tsananin talauci da wuya, kamar yadda mata a yanzu a hunkuyi ko kuma a dogarawa ko a wani wurin suke yi, wanda wannan ɗabi'a ce mummuna, domin ya kai ga dalili na a ce a saki mace. Amma ban ce wani amsallahu ko wani ɗan ustaz ya saki matarsa ba, yau ya ce saboda ta je ta faɗi ta sallaka shi ba ruwan Ahmad Bello dogarawa. Ala kulli halin, ashahidu a cikin maganar shine Annabi Ibrahim ya je wajen ɗansa Isma'il, kuma ga abin da ya gudana. Ana nan bayan wani lokaci mai tsawo شامل إبراهيم يقارك زيارة جدا نبي إسماعيل بساليسة جدا بك من نبركم يترد صابور باسل جدا نبي إسماعيل يأيه صابور عمليا يترد إيسا يجيسا بإيسا يكب بيت العبار المجلسة تقول يا مصبانا يترى حالا بكي يتكي شكت تكي منا تكين الخير نعمر الله نياه أكب الله ونعرف منا أشيري جادة جادة ما تكين ويانا رأيوا amma ba za ta tona asirin mijinta ba annabi ibrahim ya murna yace idan mijinki ya dawo kike wani mutum mai kama kaza da kaza yazo yana sallama mishi kuma yace lalle ya kula da tsoba dakin sa da kyau lokacin da annabi ibrahim annabi isma'il ya dawo annabi ibrahim wato matar ta gaya mishi annabi isma'il yace ai da bara ne ai kike yace in kula da ke da kyau ma'ana a lokacin lobayya zai karu annabi ibrahim kenan alaihi salatu wassalam da shi da ɗansa annabi isma'il alaihi salatu wassalam ke idan waɗannan bayan Allah za su yi tunanin yin tarbiyya ga waɗanda ma suke magidanta haka ni ma annabi ne shi isma'il to ya kai ya ni ka bar ƴaƴanka dan saboda sun aure ka ce sun fita gandu ba abin da ya dame ka da su ba ka sanin me suke ciki ba ka kai wa ɗanka ziyara ba ka shiga gidansa saboda wai surkarka ce a ciki amma kuma kanin shi zai je wasan kanin miji wanda ma gudanci ne kai kuma uban shi mahaifi wanda dama muharramar ka ce matarsa za ki iya shiga kai tsaye kamar yadda za mu bayani nan gaba kai kuma ka ce zuwa in ma ka je ka ce a kofar gida ka zo ɗan kamata cikinka za ka zuwa gidanta inda ta aure in ma ta yau ka je biki a wato in ma ta yau ka je barka a zaure za ka ta a kawo maka jaririn wanda za ka shiga gidansa da kai amma kuma kanin miji zai shiga ya ta ɗarka za ya maguzanci ya abin da yake barikanci kai kuma ka damu ba ka ga wannan an gulu da kan zabe ke kuma wannan ke nuna ƙarancin fahimtar addini a cikin al'umma alhamdulillah yanzu abubuwa na ƙara kyautatuwa suna canzawa ana ƙara samun wayewa ta sunna da yaƙi da bid'a bayan annabi ibrahim misali na biyu annabi zakariya ɗan annabi yahya alayhi salatu wassalam Allah ya ba mu labari a ƙur'ani ya yi ta roƙon Allah ya ba su zuriya tayyiba saliha kamar da yake cikin Ali Imran sura 38 kuma ya roƙi Allah ya sa ƴaƴan nasu ko ɗan nasa ko zuriyar ta zamanto mai aiki tukuru don ganin ta sami yardar Allah tabaraka wa ta'ala kamar da yake cikin sura Maryam sura 19 aya ta 6 misali na uku annabi Isma'il din shi kansa ɗan annabi Ibrahim wanda Allah ta'ala ya yi masa kirari a cikin suratu Maryam Allah ce wazkur fil kitabi Isma'il
innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi marziya
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadhkur fil kitabi isma'il kuma ka ambaci isma'il a cikin littafi innahu kana sadiqal wa'di lalle isma'il ya kasance mai gaskiyar alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo annabi wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zaka ya kasance yana umartar iyalinsa da yin sallah da ba da zakka ko kuma tabbatar da tsarkin zuciya tazkiyatun nafs islahul qalb tahdhibul akhlaq wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance abin yardarwa a wajen ubangijin sa a cikin suratul maryam sura ta 19 ayoyi na 54 da 55 annabi isma'il ashe mai tarbiyya ne ga zuriyarsa da iyalinsa mata da ƴaƴa misali na hudu Allah ya ba mu labarin wani bawansa wanda ya gaya mana sunansa Luqman da waɗansu malamai ke ganin annabi ne, amma wannan magana ta su ba ta da madogara cikakkiya. Luqman ba annabi bane, Luqman wani bawa ne daga cikin bayan Allah a magana sahihiya matabbaciya rajiha. Babu yadda za a yi magana a kan tarbiyya ta cika ta kammala ba tare da an yi ishara zuwa ga Luqman ba, wanda Allah ya ba mu labarinsa a cikin suratul Luqman sura ta 31 aya ta 13 da kuma aya ta 16 zuwa ta 19. Zan bar alaran mai jero mana waɗannan ayoyi tun daga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake walaqad atayna Luqman al-hikma.
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكن طال حبة من خردل فتكن في سحرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أجل الأمور. ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغفر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
A cikin waɗannan jerin ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala ba mu labarin bayansa Luqman da irin ƙoƙarin da ya yi na yin wa'azi da nasiha da wasiya da tarbiyya ga ɗansa. Ya umarce shi da kyakkyawa, ya hane shi daga mummuna, ya faɗakar da shi muhimmancin tauhidi da samar da aqida kyakkyawa, ya umarce shi da bautan Allah shi kaɗai bisa cancanta, ya yi sallah ya yi zakka, ya tsarkake zuciyarsa daga shirka, ya kyautata mu'amalarsa, ya zama mai tawali'u mai ƙanƙan da kai mai iya mu'amala da mutane, ya zamanto bawan Allah wanda yake baya jin girman kai tare da shi, baya tafiya yana baroƙoƙo, yana tafiya kamar ba zai taɓa ƙasa ba, ya zamanto mutum mai tsoron Allah a ɓoye da bayyane da sanin cewa Allah ya san abin da yake yi kuma ranar kiyama zai gaya masa abin da ya aikata. Wannan nuna mana irin himmar magabata a wajen abin da ya shafi tarbiyya. Misali na ƙarshe da zan ambata mana tun da dai ba zai yi a cika maganar tarbiyya ba a ishara da al'ummomin da suka gabata, bayan da al'umma fiyayya wadda take da annabi fiyayye, take da littafi fiyayye, kuma take jagoran al'ummomi a ranar kiyama, al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shin manzon Allah ya kasance a wajen tarbiyya shi kuma ai wannan ma falatas al'anzalika, domin ko bayanan la tu'addu wa la tuhsa, amma dai a babin misali tun da dai bin misali yattabihu al-maqal, ba iya cewa ga misali guda biyu ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sayyidina Fatima radiyallahu anha wa ardaha matar Ali dan Abi Talib yar manzon Allah wadda take farko wadda take manzon Allah lahira da yan tafiyar sa ita ce mace daga cikin shugabannin matan aljanna ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace abinda ke tsorata ta yana ta tsorata shi abinda ke burgita ta yana da burgita shi abinda ke cutar da ita yana cutar da shi ita ce ya tamkar da daya miliyan
Allahu
akbar Fatima har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matar Ali dan Abi Talib Abu Turaj yatarana kadan ce wata mai kokarin aiki na gida duk hannun ta kanta da bororo saboda ayyukan gida duk wani aiki na gida take kamar ka ce daka da nika da barje surje da sauransu har wani malamin ta kanta ina ku mata yan boko masu cewa za a bankan da ku masu neman yancin mata Allah ba ku da yanci bauta kuke kai ba ku sani ba kuna mu bature da zindikai da munafukai bauta ne ba ku sani ba ga masu bautan Allah na gaskiya su Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta ji labarin an kawo bayi sai ta ce bari ka je ta samu mataimakiya household sai za ta taimaka mata da ayyukan gida ta je taya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayani a ta je taya mishi bayani amma ba ta tarar da shi ba sai ta bar wa Aisha sako cewa in ya dawo ga abin da ta zo nema da manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wa sallam Aisha ta ba shi labari da ce komai ba sai ya tashi sai gidan Fatima yarsa cikin dare ya tarar da ita har sun kwanta akan shimfiɗa daya ita da mijinta suna ganin shi suka miƙe manzo Allah sai shiga tsakiyar su zauna dan Allah malam tanko ka taba zuwa gidan yarka to ba dai manzo Allah sai ya je gidan Fatima radiyallahu anha wa ardaha ya zauna tsakanin ita da mijinta Ali yace mata na ji sakon da kika bari a gida amma na zo in ga miki abin da yafi abin da kika nema alkhairi ko da mijin naki kullun dare in kun kwanta kafin ku bacci ku subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 34 yafi abin da kuka nema na mataimake da zaka yi muku aikin gida ne yace wa Fatima da Ali tarbiya misali da biyu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi zai sallan dare cikin masallaci sai biya gidan sayyidina Ali radiyallahu anhu wa ardahu ya tarabba su suna bacci yace kai ku tashi ku salla cikin dare mana me zai hana ku tashi ku salla da ku san da yawa daga masu suka fadi a duniya za a zama tun tsirara a lahira ba ma'ana wanda asirin suke rufa a duniya daga cikin su akwai wanda zama kunyatattu a lahira kawai da aka abota wa Allah kawai ba wani takama da tunkaho da gidanku ko asalinka ko kakanka liman ne ko ladanin garinku sai ne sai ne la amruka mal insanu illa bi dinihi fala tatruki takawwatikalan ala nafabi mutum an gaji da addinin sa ne kar ka bar tsoron Allah ka ce bar ka dogara da nafaba to sai ne nazara ka bu Abu Jahl nazara ka bu Abu Lahab amma duk ne makomai su rashin nasaba irin nasaba mai daraja kai din nan baka dubi lalu ba amma kuma shi dubi lalu ne matsayin sa ba janna ashe ce nan ba magana na sama bace tsoron Allah da hakuri da bin Allah shine yace ku tashi ku salla sayyidina Ali yace to ai dai rayukan mu dona hannun Allah ne in ya ga dama ba mu tashi mu salla cikin dare in ya ga dama ba za mu tashi sai an kira ashida to da Allah yace to yaji ya yana cewa kadal insanu akthar shay'in jadala a zo a tada kai ta alheri ka rika fadin wannan magana ta fa azu shi ne me yake yi musu tarbiya ashe ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama duddu cewa fa Aisha wato duddu cewa Fatima tsace duddu cewa sabanta yar matar sa Khadija ta kwankwadi ruwan imani ta taso cikin imani amma duk da ka fito ta tarbiya ba sai kandala kandala sai gomma da dada da kulis da tarogo sai ta salla dole ba yau kowa tarbiya ba wanda ya wuce tarbiya a cikin al'umma to ba su ba sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ardahu yau Aisha ba tar maza Allah ba wanda manzo Allah ta'ala ya ce wa ummahatu wa azwaju ummahatul mu'min ummahatu wa azwaju ummahatu matar manzon Allah dukan su iyaye ne da mu'mine gaba daya amma duk da haka sayyidina Abubakar kamar da Imam Muslim ya tada hadisi an yi tafiya an dawo ta arifatiya ko abun niya na yayarta Asma'u sai aka nemi abun niyan nan aka rafa shikenan ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsaya dama an sauka ne wani wuri to ya tsaka a tashi ya tura wasu sabai je neman abun ya shike da su kan sai ba su samu ba lokacin sallah yayi sabai ba su da ruwa sai na ta sannan kuma lokacin ba aya ce ba ga kuma ya ta tsaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzon Allah da gabar wurin da dole sai an dawo aka ga aka tsaya baka to kaga abin da aka ta jawo ko kaga abin da ta jama'a Abubakar an tsaye sai tashi ya dauki sanda ya tafi je ta buƙatar da Aisha ga manzo Allah sai ya kuma kwance akan cinyanta yana bacci don zale ta da yayin da gurin da sanda yayin da gurin da yana kai mutum duka da shi tace wallahi ina jin tsananin zafi na dare dan bana so in yotsi ne ya manzo Allah ya farka lokacin farkan su da yi ba Allah Aisha matar manzo Allah da wata tarbiya ba da aurenta da komai amma ka ji aka yi mata tarbiya to na da ce da za ki ce kin balaga kin bi karbin bugu kin bi karbin ai nake magana sai wace ce asbabu yarba kowa sai bin Umar al-Faruq babban sahabin nan khalifan manzo Allah nabi wanda ba sa hada hanya da shedan wanda yayi magana wuri biyar Allah ya tabbatar da magana sa aka saukar da ayi aka karfaje shi wanda yake fita tare da manzon Allah ya shiga tare da manzon Allah ya ci tare da manzon Allah ya sha tare da manzon Allah ya bacci tare da manzon Allah shi tafiya tare da manzon Allah shi zaman gari tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yadda da Umar ya aure yarsa yarsa ita ce Hafsa ne yawan azumin nan ne yawan sallar dare sun samu sabani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya take ta yana sakin ta sai da malaika Jibril ya zo da gaggawa daga wajen Allah yace Allah ya ce ka mai da ta dakin ta domin mu yawan azumi ne mu yawan sallar dare amma duk wannan matsayi nata bai hana a jiya mata tarbiya ba saboda tsananin kishin da ke tsakaninta da Aisha sai da Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa ardahu yaje gidan manzo Allah ya ce ke Hafsa ke Hafsa ke kar ki rudu da wancan yarinyar wanda take takama da kawunta da kuma yawan san da manzo Allah yake mata ki bi a hankali ki bi a hankali na kai mata ashe kenan babu wanda ya wuce tarbiya kuma wannan na nuna mana irin damuwar da magabata suka yi game da tarbiya yan uwa musulmi ina so in takaita mana bani so in ga mu da nisa ga kuma tafiyar ta yana kamar kuna dan nisa bari in rika sauri da gaggawa amma ina fata da zantin kibe ba gaba ta hudu wuraren da ake samun tarbiya da hanyoyin da ake bi da usulubai wajen koyar da tarbiya akwai hanyoyi guda ko kuma wurare guda hudu da ake samun tarbiya kamar yadda magabata suka tabbatar wuri na farko gida nan ne asali makarantar farko ga kowane da kowane da makarantar ta farko kenan gida wuri na biyu masallaci dan da ake koyar da alkhairi ake wa'azi ake fadakarwa ake koyar da tauhidi ake karantar da ayyukan da aibobin bid'a da shirka da munanan dabi'u da zulumi da saban Allah da sauran abubuwan da ba su dace ba a masallaci ne ake koyar da Qur'ani ake koyar da hadisi ake koyar da ilimi na fiqh ake koyar da harshen Larabci anan ake samu a jaddada zumunta da yan kwantaka da an yi sallah a gaisa da juna ashe masallaci wurin samun tarbiya ne wuri na uku makaranta domin na kan tura yaro babba ko karami da banya su je su koyo karatu su samu ilimi mai nagarta mai tsada mai inganci domin abotawa Allah a kuma kaita tsadiyo wuri na hudu wurin koyon sana'a wurin sana'a ma wuraren da ake koyon tarbiya domin koyar da sana'a bangaren ne tarbiya wanda yake zaman kashe wando zaman tuma mabanci zaman Allah ya ba ku ba mu maka Allah ya ba mu ba ku zaman Allah ba ku Allah karbe zaman allazi wa'idun kaga wannan tarbiya ta zata zaman to ne matsala wannan wurare guda hudu anan ne ake zuwa a samu tarbiya a cikin al'umma. Hanyoyin tarbiya kuma suna jewa, amma akwai hanyoyi ko usulubai guda goma waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Hanya ta farko, amfani da kisoti, kamar da manzon Allah ya ba da labarin mutanen ashabul ukhdud nan da Allah ya ba mu labarin su, da mutumin nan wanda ya kashe mutane 99 ne mutu ba, ba a shirye da shi ga hanyar tuban ba, ya kashe na 100 sannan daga baya tuba. Da bayani akan mutumin da yaje zai ziyarci dan uwansa saboda Allah, malaika ya zo tambaye shi yace dan Allah zai ziyara, aka ce to yadda kake son dan uwanka dan Allah, kai ma Allah yana son ka. Duk wayannan irin kissosi dan da Allah na bada labarin su ne domin ya zama an yi al'umma tarbiya. Haka nan kusan da ya bada, da aka zo aka same shi a wajen Ka'aba, aka ce masa muna son wahala a wajen mushrikan Makka, karanta Allah ya mana maganin su. Yace to ya zamanin wanda suka wuce, akwai mumini da za a kama a tsaye da shi a sa garko a yanka shi a tsaga shi gida biyu, amma nan ba za na shi imani ba. Usulubin kisa kenan, usulubin rabi, usulubin wa'azi, kamar yadda Irbaz bin Sariya yace manzo Allah ya masa wa'azi, wa'azi mai tsanani har sai da zukata suka raurawa, idanuwa suka zubar da hawaye. Sai manzo Allah na amfani da hanyar wa'azi don yin tarbiya. Hanya ta uku, faɗaitarwa da tsoratarwa. Manzo Allah ya kuma wata rana yace da kun san abin da na sani, da kun san abin da na sani, da kun yi dariya kaɗan, da kun yi kuka mai yawa. Kuma wata rana ya ce wa Mu'adh ɗan Jabal, ka san abin da yake shi ne haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah? Ya ce Allah da manzo suka fi sani. Ya ce haƙƙin Allah shi ne sabota ne kashe shirka da shi, haƙƙinsu kuma a kan shi in sun mashi hakan kaɗa shi kuma ya azabtar da su, shiga da su aljanna. Ka ga an kwaɗaitar. Har ma Mu'adh yace bana ga mutane musu bishara ba, manzo Allah ya kyale su kaslama sun shagwaɗe sun sangarce da wannan. Usulubi na hudu, gamsar da tunani da hankali. Kamar da wani matashi ya zo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ni ko ina son yin zina, sabai suka ce dan 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 dan, manzo Allah ya kyale shi mutu zauna a gabana ya zauna. Yace yanzu kana yanzu za ka ga mu'uwarka haka, mahaifiyarka haka? Yace a'a, manzo Allah ya ce mutane ba za su mu'uwarka haka ba. Za ka sowa ɗarka haka? Ya ce aina Allah ya Allah furta ko Allah kyauta. Ce to mutane ba za su mai ayyansa haka ba. Za ka ce a ce kallarka ko yarka ka ga mukan da cikin guna? Ya ce a, wanda Allah yake to haka ma mutane ba za su mai ayyansu ba. In nan ka da gubbanka da aka muku wannan tambaya, ce a aka ce to haka ma sauran mutane. Mutum yake tunda haka ne ni matashin yake tunda haka ne ba zan yi ba, amma ka roƙan man Allah. Manzo Allah ya roƙi Allah ya ce Allah ka nisanta da shirka guna, shikenan bai ƙare ba. Kaga usulubi na tattaunawa da gamsarwa ya yi amfani a wannan gurin. Hanya ta biyar, tattaunawa da munakasha. A tattauna a yi munakasha don a tsaida hujja. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi rabon ganima a ranar Hunayn, sai zamanto ya fifita wasu mutanen Makka akan mutanen Madina. Sai mutanen Madina ba su daɗi ba, sai suka ɗan fara ɗan tsaye gunguni. Sai manzon Allah ya ce ya ku mutanen Madina, a su ban same ku a tabbata ba? Allah ya ciyar da ku da ni? Ban same ku a rarrabe kuna gaba da juna ba? Allah ya haɗa kawunanku da nihin zuwa na? A su ban kuna cikin duhun kafirci ba? Allah ya ciyar da ku zuwa da hasken imani? Suka ce haka ne. Daga nan sai zai gamsu, suka sallama wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga hanyar tattaunawa da munakasha. Hanya ta shida, hanyar zafafawa da yin ukuba. Wata rana wata yarinya ta shiga bayi, manzo Allah na cikin bayi, sai ta kama ta ce tuka sakariya, an ga miki ana shiga bayi ne wannan ciki, an ta kama ta tsawa dan muhallin sa ne nan wuri. Sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana ya wasu mutane biyu sun zo wurin sa, suka roki ko suka nema ba sadaka ko zakka. Ya dubi su ya gansu manya manya ne masu karfi a duka, masu daɗi. Ya ce to yanzu ba ku sai in ba ku, amma dai ku sani Allah ta'ala bai rada da wanda yake da sana'a ko wanda yake da ƙarfin da zai iya aiki ba. Ya ce ku sani roƙo ko maula ko bara kamar lauje ne da mutum ke kankare ko magurji ko kuma dutsen goge kaushi ko kauje da mutum ke kankaren fuskar sa da shi. A ranar kiyama zai tashi bayi da tsoka ko ɗaya a fuskarsa, saboda yana roƙo ko yana maula ko yana bara a matsayin sana'a. madarata ce kuma suke yakana saboda lalacewa kuma an samu azzalimai daga cikin masu da awar ilimi suna kare su suna cewa ai bara ba komai almajiranci ba komai kuma ya'yan su ba su almajirancin dan mugunta saboda zalunci ya'yan su ba su almajiranci har ba suna neman kudi da ya'yan ta hanyar zuwa su ce mahaddata ne ko ba su almajiranci ba amma kuma sun cewa mutane su almajiranci duk inda Qur'ani ya magana sadaka sai su almajiranci saboda zalunci irin na 'yan bid'a Allah ya tsare mu da sharrin bid'a da wayanta amin musulmi da bakwai kairacewa yana daga hanyoyin da manzo Allah yake yin tarbiya sai ya kaurace maka kamar da aka yi suka Abdul Malik lokacin da bazai yakin Tabuk ba ko da suka Tabuk ba aka kaurace musu makwana 50 kafin Allah ya saukar da ayoyin da suka barantar da su hanya ta takwas amfani da usuludi ga manne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin da mas'alar barira game da walittanta in an kanta ta ya taso sai ya kai wuta ga mamma yace wani ga mutane ne za ka rika ainihin sharkanta abinda Allah bai sharkanta ba to duk wani sharadi da kai in ba cikin mutanen Allah batacce ne ko da sharadi dani ne ta ga nan mai magana ce wanda suka yi wannan abu ai sun san kansu haka nan mutane wasu da suka je suka tambaye yadda annabi ke ibada a cikin gida aka gaya musu suka ce to wanda yake shi ba zai aure ba wanda yake shi ba zai saka cin abinci da rana ba azumi ne wanda yake shi ba zai tara baccin dare ba sallah ne da manzo Allah zai sai wuta gaba daya yace na ji an ce sun ce kaza da kaza da kaza to ni dai na ga kowa tsoron Allah na ga kowa sanin Allah kuma ni ina cin abinci da rana wani lokacin azumi wani lokacin ina bacci wani lokacin in tashi in sallah kuma ni ina auren mata ta da danyar magana ce kowa magana irin wannan ai wanda ake da shi ya san usulubi matara amfani da wata fursa ko wata dama kamar a makabarta manzo Allah ya amfani da irin wannan daman ya caga sahabbai ya caga su kwarai suka yi caji a wannan rana kamar da dije ne cikin sai su mutu da kuma da Abu Dawud da Tirmidhi in ban manta ba usulubi na goma usulubin karfafa gwiwa da yabo kamar yadda Abdullahi dan Umar ya samu Hafsa suna magana yace mata ba da Allah da Abdullahi mutumin kirki ina ma da yana tashi sallah cikin dare kuma da ya jawo Abdullahi da Umar yace zai ƙara bacci gaba ɗayan dare sai ya tashi ya bai ta Allah to da nan sune hanyoyi goma na manzon Allah ba ya cewa tilka asharatun kamila gaba ta biyar a cikin wannan muhadara da gurewa za ku magana akan yadda ake yin tarbiyya a aikace shi kuma wannan karanto hanyoyin tunzumi saboda wannan lokaci abu na farko shine a zabawa ƴaƴa uwa ta gari idan mace ce ta zaba masa uba na gari domin ba ta ci da karkata da an bata lokaci sai an kwance shi da kuje a raya shi na cewa ba wa awwalu insani ilaykum takhayyuri bimadidatin ko tazawuji bimadidatin a araka badin afafuha ina ga mai hayansa yace farkon tattawa ta gare ku ce da na auri mafi ɗan daraja mai mutunci mai tamin kai in ka aura ma ƴaƴanka uwa ta gare ba tun gaba na haife su to akwai matsala in ba ki aurawa ƴaƴanki uba na gare ba tun farko akwai matsala abu na biyu addu'ar Allah ya azurta ka da yaya na gari duk ƙoƙarinka duk bangarka ko barazananka da ɗaga murya da zare ido da ta da jijiyar murya da kwankwan baki in ba Allah ya shirar da ƴaƴanka ba za su yi ba saboda kana buƙatar tadarrui zuwa ga Allah kai luju'i zuwa ga Allah ka roki Allah ya azurta ka da annabawa da manzanni sun roƙa ban ya kai kara duka farar hula ko na ku baka shiga baka shiga agabi ba wallahi sai kana sa hirbo ai dole ka roki Allah ka hada da addu'a ka nemi taimakon sa akan tarbiyyar ƴaƴanka abu na gaba in an maka haihuwa kai farin ciki kai tace ni'ima ce baiwa ce ado ne daga Allah kar ka nuna ka ji zafi ko ƴaƴa mata ne ka bi goran Allah kar ka yi fushi kar ka ce ni ana tayar mai ƴaƴa mata banda magaji kariya ne kana da magaji mana ga magajiya nan domin tabi'an fushi game da wani aya mata tabi'an maguzawa ne in jahiliya. Abu na gaba, da yaron ka ka haife shi ko an haifa maka da ka ce wa dubban shari'a wajen wato kula da haƙƙin yayan, da aka haifa maka jariri yana da haƙƙoƙi, to ka kula da su. Ba mahallin tattauna wannan bane, akwai ta muhadara da nayi can da ɗan daɗewa ko ba daɗewa da watanni da suka wuce a ina ji anguwar Jaba a sabon garin Zaria game da haƙƙoƙin yaya a musulunci. Za ka bi yadda ake so ka tarbi yayanka da yadda ya kamata ka yi da irin abin da ake yi na sunna da wanda ake yi na bid'a da mutane ke, tun daga abin da ya shafi addu'a da abin da ya shafi tahniki wato tauna dabino ko abin nan zuma a sa mai a baki, da abin da ya shafi zaben suna, da abin da ya shafi kafiya da aski da sauransu. Kuma insha Allah in mun tashi wannan muhadara zan ba da kyautar littafai guda 20, kwafi 20 na wani littafi don rubuta a kan ni'imar haihuwa da haƙƙoƙin yaya a musulunci. Idan sun fara girma, in za su fara magana, farkon abin da ya kamata a koya musu kalmar shahada, da sun ɗan tada a gaya musu ma'anar kalmar shahada, kada a koya musu dole a ce ni yau ga magana, ya tsandara ihu wani yana kuka ba so ya sai a gaya min yau, ko kuma ka ba shi akuya ko kura sai ihu sai dawo. Ana nan wata rana in yawa ya sai ya rike karatu ya ce ya zo mana in harbe shi, ma'ana ba da gane uwarsa zuki ta mallakace shi, Allah ya tsare. Abu na gaba, dasawa ƴaƴa aqida sahihiya, da tsawatar da su da tsoratar da su game da munanan aqidu, irin munanan aqidun na sufaye da na ƴan shi'a da sauran aqidu munana masu aibi da illa da musiba a cikin al'umma. Abu na gaba, fahimtar da ƴaƴa wajibcin san Allah da wajibcin san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da wajibcin san ahlul baiti, da wajibcin san sahabbai, da kuma wajibcin san magabata na ƙwarai. Abu na gaba, ciyar da ƴaƴa daga halal, kuma a ciyar da su yadda ya kamata, ba ruwa ba mako, kar a riƙa rigima da kai akan farin magi ka zuba goma sakaran magi, da zama ana rigima da kai, ko kuma domin dawa ma yana ɗakin ka a gabanka za ta auna, ko kai ma za ka auna ka miƙa mata. Wannan dai kam abin an ci baya tsakani da Allah. Kar ka zama ɗan ƙanƙamobi ka yalwata, ko kuma a ƙirga adadin naman da za a sa a miya, wannan abu bai daɗi ba. An yi da mutum yaji abu na gaba, yin adalci tsakanin ƴaƴa, ko da ɗaya na kirki ne ɗaya mai saɓa maka ba dama ka fifita su, ka ba ɗaya wani abu ka hana wani, haramun ne. Ko ka fifita ka bambanta tsakanin ƴaƴanka maza da mata, laifi ne. Sai inda larura da za ta sa haka. Abu na gaba, nisantar mummunar addu'a ga ƴaƴanka bayan ta ce shi ige tsimanne ta gani kaza kaza, kuma ka zo kaza ni wannan da ya dame ni dan nan kaza kaza, bayan kin tsinewa dan naki, bayan kai mishi mummunar addu'a, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce tarkuwa kawunan ku mummunar addu'a, tarkuwa ƴaƴan ku mummunar addu'a, tarkuwa dukiyoyin ku mummunar addu'a. Ko rediyo kake da shi kar ka ce kai wannan shi rediyo ya dame ni, insha Allah kai da makanikin rediyo kun kula a gusa. Ka jarraba ka gani, manzo Allah ne nuna haka, ka jarraba ka gani, ko keke ko babur ko muka, wannan shegiyar mota suna ta wal da mu, za ka ga shegan taka ka kulla abota da makaniki insha Allah. Laifi ne duk wata dukiyar ka kai mata mummunan addu'a, laifi ne, hadari ne babba gare ka. Idan malaiku suka amsa ko kuma aka dace suka saka amin aka amsa shikenan, sai kuma ka shiga uku sau uku sau 81. Abu na gaba, nisantar da ƴaƴa daga wuraren zunubi da bid'a. Duk inda ake zunubi da saban Allah kar ka bar ɗan koke, duk wuraren bid'a, kowace irin bid'a, bid'a ta harshe ko bid'a ta gaɓuɓɓa ko bid'a ta ƙuduri, duk inda ake bid'a ba ɗan ka ba wurin, kar ka yi ba. Amma ba ga da yawa iyaye na sakaci, sai wannan ahlus sunna ne kila maliman ne uwarsa kuma a wato abin nan matarsa kuma kila malamar islamiya ce amma sai ga dan su can ana kida can ana mandiri can ana kaza duk suna wurin bai ma damu ba ya zama gafili abu na gaba nurmawa ƴaƴa tsari ta hanyar ajiyoyi da kuma ana su fita musamman ƙananan ƴaƴa a lokacin magariba an hana barin ƴaƴa su fita da magariba a bari sai duhu ya shiga domin a lokacin ne aljanu shaiɗanu ke yawo suna baza fasadi da ɓarna a cikin al'umma kamar yadda bisa ingantattu suka nuna kuma a riƙa wa ƴaƴa addu'a neman tsari kafin su fita a yi masa addu'a in sun dawo a yi masa addu'a in za su yi bacci ko sun yi bacci a yi masa addu'a duk irin waɗannan a daina sakaci da su abu na gaba karantar da su ilimi na addini da na sana'a ko tura su koyo ilimin addini da ilimin sana'a lalle ne ka koya ma ɗanka abin mamaki za a ga uba magini ko matseri ko masaki ko mai fenti amma ɗan shi na can filin ƙwallo yana ƙwallo shi kuma yana can yana aiki yana ainihin ɗaukar lebura yana miƙa masa bulo yana gini ka ga bulo ɗanka da bai fara in ma bai ɗauka bai je ya je da ake yi ya kai ƙarfin ne ɗauki bulo ka sa shi in dai ba makaranta ya je ko ka tsira shi akan wata sana'ar ba ko ya manta ka sana'ar ko ya bar gida gida ya bar shi amma da yawa iyaye na sakaci ba sa kowa mai yayin sana'a sai ga ya sun zo ɗan kawai ɗumama benci ɗan zaman kasa wando ɗan Allah ba ku ba mu kuma suna ƙasa za a ce ma ɗan iska iska na da ƴaƴa ne to ya ne da su ɗan iskan kana jin tsoron amsa ne ya ne da su saboda haka dole a koya ma ƴaƴa ilimin addini a kuma koya musu ilimin sana'a ilimin sana'a ya haɗa da karatun boko ko karatun zamani da akan ce da kuma koyon ayyuka na sana'o'i kanukanci walda noma kira saka vulcanizer fenti gini duk waɗannan sana'o'i ne masu kyau da ya kamata a ce mutane na ciki amma shi tsoron bahaushe so yake samu kuɗi da gaggawa saboda haka shi sai da gashi na ya trader don kullum za a iya siye makaniki ko bai kwana biyu bai samu aiki ba sai da shi yana conductor saboda kullum zai samu ɗan naira 50 naira 100 kuma wannan ba sana'o'i ne masu ƙarfi ba domin ba su yin rushiya kowane lokaci wanda yake sana'ar hannu wanda zai ya ɗaukar wani ma ya koyar ya sa wani ya koyi wani abu shi ma ya je dogar da kanshi shi sana'a ka tafi ƙwari to amma da wancan da wannan ɗin duk kar a yi ƙasa a gwiwa a koyar abu na gaba koya musu ibada gwargwadon yadda shari'a take sallah a koya musu daga shekara 7 in ma an koyar kafin wannan lokacin balayi sai ga mutum liman ne ahlu sunna zai da masallaci ya yanci na wasa da zai ce ku alala mata gida uwar za ta yi sallah ƙananan ya yanci yin shekara 3 4 ba za ta yi kuɗai ko hutu kuma a yi masa ƙananan butoci su zo a yi alalan su gani don a yi sallan tare da su koya ba sai a bar su kuma ice tun yana ɗan yake kan ƙwara shi in ya je ya buce ba zai lankwasu ba sai dai ya karye akwai wani masa azumi daga shekara 7 ko 10 kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa a cikin Al-Mughni in dai za su iya yi kai ba laifi bane a sa shi ɗauki azumi in ma ya kai matsayin da ba zai iya kaiwa ba bayan azhar ya karya gobe kila ya kai la'asar bibi kila ka ga zai kai magariba ba maganin cewa wanda ya karya azumi wai kaza kaza duk wannan ƙarya ne ya karya azumi ko an yi ɗaya ba ɗan uwa sai a ce menene sai ana yaro yin azumi wai ɗaya ba ɗan uwa ran kiyama ba a san duk wannan kulle ne kawai duk wannan aikin da aka samo ne daga cikin labaran maguzawa ba musulunci bane wannan gara ce ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya goma ya ɗauka ya kai sha biyu ya karya jiri kilo kai hudu da ta kilo kai shida chitta kilo ya kai magariba ba an samu ɗaya ba ya jarraba biyar amma ya kai ɗaya ba an samu ba bai ba a ce duk gaba ɗaya shekarar da ya ba za a koyar da sallah ba sai an koyar da kusurkusen tsarki an koyar da dukkan abubuwan da ya kamata a ce su ne sharuɗa da ƙa'idoji da wajibai da rukunai na sallah duk tare su bayan wannan koyar da ƴaƴa kyawawan ɗabi'u da ladabban musulunci da haƙƙoƙin zamantakewa ɗabi'u na gaskiya da riƙon amana da cika alƙawari da yin nasiha da juriya da dauriya da sadaukantaka da cirjiya a kan hanyar Allah yana kyawawan ɗabi'u ne a koyar da ladabban amfani da dama da hagu kar a bada sai da dama kar a karɓa sai da dama kar a ci sai da dama karɓa sha sai da dama, sanya takalmi da dama, cire takalmi da hagu, sanya wando da dama ko riga, cire wando ko riga da hagu, shiga banɗaki da hagu, fitowa da dama, masallaci shiga da dama, fitowa da hagu. Duk waɗannan na dubba ne da shari'a ta kwadaitar, ya kamata a koya ma yara sai suna ƙanana. Shedan fake ci gaba da hagu, ya sha da hagu, ya karɓa da hagu, ya bada daga hagu. Kai kuma uwa, ɗanki ya ce ba ni kin miƙa mai da hagu. Ɗanki ya zo zai baki, ya baki ragu sun karɓa, shi kenan an samu dai kuma sha filatin ɓangarori. Haƙƙoƙin zamantakewa, musamman haƙƙoƙin iyaye, haƙƙoƙin ƴaƴa, haƙƙoƙin ƴan uwa, haƙƙoƙin maƙwabta, haƙƙoƙin ma'aura, haƙƙoƙin dabbobi, haƙƙoƙin duk wani musulmi da ma haƙƙoƙin waɗanda ba musulmi ba, amma ana zamantakewa tare da su. A koya mai tun yana yawo. Tabban ke fita bai da takalmi ki gada da takalmi ki shiri. Ɗauko wayi, ya je mai ba. Kar ku zan yi da gare gare ko da ta kaya ce waye ba ji, ba dan shi bai ba shi ba, ina ya samu mai mai ɗauko. Ya mai ba, kar ke bi da wannan. Kar ya rika yau musanye ko canjin takalmi kuma ki shiri, wannan ba tarbiyya ba ce. A koya masa tun yana ƙarami ya saba ya sani. Abu na gaba, tausasawa. Lallai ne iyaye tausasawa yayin su jawo sa a jika. Wannan ba yana nufin ɓata tarbiyya bane. Ka ne san ta da ɗanka da gare ka, ina za a ga ya ce kure ta gyara. Da ka zo za ka zama ta yi gyaran murya, wai a sani kowa ya kintsu. Duk wannan ba shi bane, manzon Allah baya haka. Sadu da fi ba, ta da yau da fi ba, Abu Hanifa bai yi ba, Imam Malik bai yi ba, Imam Shafi bai yi ba, Amr bin Abdul bai yi ba, kai kuma wa kake koyi da shi? Abu na gaba, nisantar da ƴaƴa daga abokan banza. Anil mar'i la tas'al wa tal an karimihi fa kullu karimin bil muqarin yattabi fa in kana za sharrin fa janibuhu sur'atan wa in kana za khairin fa qarinhu fahtadi. Kuma Allah ya zama ya ce almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Kar ka bar shi abota da mutanen banza ko ƴan wiwi ko masu yawon kallon fina-finai. Duk waɗannan kar ka bar shi ya abota da su don za su ɓata shi, su gurɓata mai tarbiyya, su gurɓata mai tunani, ya zamanto kangararre ɗan gagara. Kar a bar ta ta ƙawance da wadda ta gagarariya ce, wadda ta gagari iyayenta, wadda take ba mai kamun kai ba, wadda aka san ta ballaga ba, wadda aka san tana bin maza, kar ta alaka da su kwata-kwata, kar a bar ta. Abu na gaba, kulawa da su a ɓangaren tufafi da ado. Yare duka sa ɗan kunni a biya nan bambara kwai namiji da suna Hajara. Wai duk gayu ne kuma sai a gaishe. Ko ya rika sa wanda yana sharan titin da ya kama hanya zuwa ainihin wato a malintashi ta hanyar hunkwi, saboda ya sa shi pantalo yana sharan titi. Wai duk gayu ne, ya ɗaura ƙugu, ya yi aski mai ciko kamar jirgin sama zai tashi, ya kawo wani baƙin gilashi ya ainihin wato kafa ya kwama aka kamar wani ujiji. Kuma kowa yana kallon shi, uban na gani, uwan na gani, maƙwabta na gani, ƴan uwa na gani, sarki na gani, liman na gani, sauran jama'a na gani. Ko kuma ke shigar banza, shigar wofi, shigar ƴan tasha, ko labu ya danta ya san mutumiyar banza ce, ko kuma yana kallon ta. Ba sa tufafi tsirara tsirara tufafi tufafi, ko ana kallon ta yana a bar sha'awa ce ita. Ta zama wani ƙosai ƙayo-ƙayo wanda ya yi ni a bakin tashar hunkuri, ya sha ainihin fareti da gaɗa na ƙuda. Wanda irin wannan yaran ko kyauta aka baka zo su maka shara a gida ka ce za ka bukata, a kai kan tekar ka juna inda ka yi tsofaffin abubuwa. Ko kai maza na sa zinari ko suna sa abin wuya, wai duk wannan birgewa ne, wayewa ce, wai zamani ne. Duk wannan ya kamata iyaye su kula domin tarbiyya ta kai ne. Abu na kusa da ƙarshe shi ne koyar da su muhimmancin lokaci. Tsirayar da lokacinsu wajen yin abin da zai amfane su. Karatun Alƙur'ani, bitan ilimi na Islamiyya, karatun boko, yin aikin da aka ba su a makaranta su yi a gida, abubuwan sana'a, hira mai amfani, zama don sauraron abu mai amfani da sauransu, waɗannan su ne abubuwa. Amma ba abin da za a ce kawai a zuma banza ba, domin lokaci din nan muhimmi ne. Muhimma ce kuma Allah zai tambaya a kai, dakkatu kalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa thawani, rayuwar gaba ɗaya fa daga mintuna sai sakan sakan su ne ba rayuwar gaba ɗaya. Bugawar fikirin ta ke ko zuciya ka dal dal tana tunatar da kai ne cewa rayuwa gaba ɗayan ta dal dal ne na sakan sakan da minti minti. Abu na gaba, ba da goyon baya da haɗin kai ga duk wanda zai tallafa maka wajen tarbiyyar yayanka. Kar ka ga an matsanka faɗa ko an da zai saboda wani abu, kaje kana wani bukun-bukun mata malamai, kana wani shan iska da shan kamshi, wai sai dole an taɓa maka ɗanka za a sai shi. Ko da uwa ta fito bugubi bugubi bakarai bakarai ta nufi islamiya, ku ne wallahi za ku san yayana, wai malamai ne za a ga maganar banza. Ko kuma wani ne ya tsani su yayana, wai dan kai an ce ki daru, kai ba ce ma wannan ciwon, kai ce ma wannan taimakon, domin in ka mutu ka bar su yan asharar lan sharwaliya addu'an ba da aka ce za ta amfane ka da gari ba za su maka ba. Wannan a taƙaice su ne yan hanyoyi ko kuma abinda za a yi ambatawa game da yadda ake tarbiyya a taƙaice. Allah ya sani ba don maudu'in an bashi ne faɗi ba, tarbiyya da an ce kawai yadda ake tarbiyya ne insha Allah da an sha karatu. Ba ma da zai hakuri da abin da ya san. Sai gaba ta kusa da ƙarshe, hadarin sakaci game da tarbiyyar yaya. Tabbas yaya sai ta ce daga Allah. Kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul shura, wato na so Allah ramma ya zubo wa'innan ayoyin duka, amma kawai saboda wannan lokaci. A cikin suratul shura Allah ya gaya mana cewa yaya kyauta ce. Suratul shura sura ta 42 aya ta 49 zuwa ta 50. Qul Allah ta'ala lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير.
الله تبارك وتعالى يا بينا شوى كوتاتي آية wanda Allah ya so ya bashi ƴaƴa mata, wani a bashi ƴaƴa maza in ya ga dama ya hada mai mazan da mata, wasu kuma a ba su ma bakararru ba mahaifiyar gaba daya. Ashe ƴaƴa kyauta ce, kuma ƴaƴa ni'ima ce da ta dace da ɗabi'ar mutum, kamar yadda Allah ya faɗa cikin surat al-Imran sura ta 3 aya ta 38 faɗin Allah ta'ala zuyyina lin-nasi
حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
كما الله تبارك وتعالى يا بينا من تشوى أدوني كما أبوه ندى أكتا وتفنس أزكاة الإيه كما يدى الله يفضي أسجل سورة مكاف سورة شاتكت آية 40 بشدة فإن الله المال والبنين. نعم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
كما بيان لنا الله تبارك وتعالى يا تبت بشوى كما تعطيه زمخين إيدي كما يدى الله فتاة سورة الفرقان sura ta 25 aya ta 74 fadin Allah ta'ala wallazina yaqulu rabbana hab lana
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
بايان ونن الله تبارك وتعالى يا ما بر وصية كما دعا يا شوى للمين أقول الله دلما رنسو كما يبدو فضي أسكي سورة النساء sura ta 4 aya ta 11 fadin Allah yufikum Allah amma dai dai bangaren muke bukata
yufikum Allah
fi auladikum na'am
yufikum Allah fi auladikum lizakari mithl hawli al-qunsayni fa'in kullu nisa'in fawqa
الشاهد اتقوا وان الايه شيء فدين الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم الله ما مكو وصيا كما ده يايانكم ولا سمع لما ينا فهمتر ايه تاتكيتو اكن غادو ودان suka ce gaba daya game da yaya dai an ambaci cewa wasiya ce sai dai wannan wurin na magana ne akan ambatan yanki domin a wadatu da shi ne makon duka sai Allah tabaraka wataala ya nuna mana cewa ayya ta jarrabawa ce kamar da yake cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta 28 wanda idan aka yi sakaci game da tarbiyar su aka nuna halin ko oho da halin ko unkula game da al'amarin tarbiyar su to hakan zai haifar da fitina ga su iyaye kamar da yake cikin suratul takabur sura ta 64 aya ta 15 kuma zai haifar da maciyayya tsakanin iyaye da ƴaƴan kamar da yake cikin surat Taghabun din sura ta 64 aya ta 15 har aya ta 14 haka nan kuma Allah tabaraka wataala ya nuna mana cewa idan aka yi sakaci game da tarbiyyar ƴaƴa to za ta zama dalilin na shagalar mutum daga gidan Allah sai ka shagalu ka zama to wani gafiri wani rudadde wani wanda bai da alƙibla kamar yadda Allah ya nuna mana cikin suratul munafiqun sura ta 63 aya ta 9 abin mamaki ayo za mu ga iyaye da yawa ba zama da al'amarin tarbiyyar iyayen su ba ba ta ba sai ina iyayen suka je ba kuma yau suka dawo yau suka fita da wa suka fita ina za su je waye abokin su su waye kawayenta waye saurayinta ne dabi'un su da addinin sa waye ya cece yake nema a matsayin budur wanda zai aura ita ne cece dabi'un da halayen da duk ba a zan doda ne su da wannan wannan kuma ba hanko kawai ba akwai dan duk inda kaje cikin al'ummar musulmi a yau illa ma rahima rabbuna al'amarin ya tabarbare ya kai inda ba a so a ambata to lalle mu sani wannan sakaci dai ga irin abubuwan da yake haifarwa zai haifar maka da adawa tsakanin kai da yayan zai haifar maka da shagala zai iya haifar maka da fadawa cikin fitina da faduwa cikin jarabawa da Allah ya maka game da shi don haka wajibi ne iyaye mu ji tsoron Allah mu kete ta al'amuran tarbiyyar ƴaƴanmu mu sani amana ce kuma Allah tabaraka wataala zai tambaye mu da karshen yan uwa akwai kalubale da ke fuskantar tarbiyyar musulunci a yau waɗannan nau'o'i na kalubale na da yawa amma dai ina ganin zan takaice akan guda 10 kacal daga cikin manyan kalubale akwai talauci talauci na daga cikin abin da ke kalubalantar tarbiyya domin akwai da dama daga yan mata wanda suke ballagazanci da sharholiya da bin maza saboda talaucin yayin akwai da dama waɗanda ke sata daga cikin samari ko suka samu kansu cikin yanayi na shaye-shaye saboda talaucin iyayen sun kasa ɗaukan nauyin su su karatu ko su kawo masana'a tabbas talauci musiba ne talauci bala'i ne talauci fitina ne talauci abin ayaka ne alhamdulillah ba abin da ya yaki musulunci wato ba abin da ya yaki talauci kamar musulunci talibai na biyu fadawar muna na aqidi su ma na daga cikin abubuwan da ke kalubalantar tarbiyyar musulunci. Muna na aqidi mu ambaci na shi'a akwai aqidu muna na iri-iri waɗanda ke addaban al'umma, kamar irin aqidun nan na yan zamani wanda suke kiran shi da turanci modernism ko kuma larabci al-asariyya, masu kokarin su ce da kimiyya da fasaha ne za su sa a matsayin ma'auni na tantance ayoyi da ya kamata a fasara da yanayi kaza ko yanayi kaza ko a jisun da suka inganta. Ga aqidun yan kalakatu masu yi a da'arinsu da sunda da hadisai sai Qur'ani zalla, wanda batattu ne kuma dukkan malaman musulunci sun kafirta su. Ga aqidan yan Ahmadiyya masu da'awar cewa akwai Ahmad Gulani la'natullahi alayhi la'anatun mutatabi'atun mutawaliyatun, wanda da'awar shi annabi ne kuma annabi Isa ne kuma ana masa wa'ayi a ainihin wato India ko a Pakistan a India. Ga aqidu iri-iri dai, irin aqidun nan na wahdatul wujudi, cewa komai Allah kowa Allah, aqidun nan irin na ilmul haqiqa ko ilmul batin, duk waɗannan shehu ɗaya rubuci ya ce kafirci ne. Ilimin haƙiƙa ya ce kafirci ne. Saboda haka masu da'awar wannan to su sani shehu ɗaya rubuci ya ce kafirci ne. Kasa ɗin na nan ya ce waɗannan masu cewa akwai ilimin haƙiƙa to kafirci suke, ba ruwansu da shehu Tijjani kafin su rabu da shi ma su rabu da Allah da manzon Allah. Har ma ce shugaban ƴan ilimin haƙiƙar Nazariya a ɗan magaji ya buga wa matarsa waya kwana biyar a lokacin da ya kasa ɗin, ya biya mata maganganun banza suke subhanallah nuna da mijikar ka ƙara min waya. Kasa ɗin na nan duk waɗannan nuna na aqidu ne waɗanda ba su da alaƙa da musulunci kwata-kwata. Aqidu shi'a aqidu ne na kafirci, ba su da alaka da musulunci kwata-kwata. Shi'a daban, musulunci daban. To waɗannan aqidu fadadowansu sun taimaka wajen gurɓacewar tarbiyya. Me ya kai tarbiyyar al'umma ta samu matsala kamar a ce ga wata ƴa budurwa a ce wai ta samu wani shaiɗani ɗan wato yofi a ce wai yana auren mutuwar ita, irin abinda ba zai da uwar shi ko ƴar shi ko yar shi ko ƙanwar shi ba, ko ba zai bada ita a yi ba. Ina muni da ya kai a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ƙona al'auren shi saboda ya sadu da Aisha karuwa. Ina muni kamar a ce manzon Allah sai kuma shugaban malamai shugaban masu yin tarbiyya a ce ya mutu ya bar duk mutanen banza ne sahabban shi a ce bai ma ci nasara a tarbiyyar da musu ba, karantarwa da musu ma duk ba ta amfani ba don duk sun yi rida sai yin tsararren mutane ba su kai mutum 20 ba. Akwai shirin da ya kai wannan to fadawa munanan aqidu waɗanda aka yi matogun alatsi ne tun talatare, to wannan ma yana taimakawa wajen ɓarta wato wajen rugurguza al'amarin tarbiyyar musulunci. Abu na hudu, da'awar da ake ta kururuwa wadda take fadawa daga Turai da kafirai ko zindiƙai ko munafukai ko kuma su daga cikin jahilai a musulmi suke kokarin tallafa mata su kwangila su tallata ta kururuwan kare haƙƙoƙin mata da ƴancin su da kururuwan kare haƙƙin yara. Ba mahallin ai wannan maganar bane, amma alhamdulillah akwai rubuce-rubuce da muka yi akan wannan dangane da haƙƙoƙin ƴaƴa da kururuwan kare nasu haƙƙoƙin da abinda dokar kare haƙƙoƙin ƴaƴa ko kundin kare haƙƙoƙin ƴaƴa ya kunsa na bala'i da musiba da saba musulunci. Na yi ishara da su a littafin don ce zan bar ƙwara 20 kacal, na ƙara mai mata don kar a ce ana neman ƙari kacal. Asali ba wallahi tallahi ba naku bane, asali na mutanen maraban maskane da na je musu wa'azi kamar mako uku da ya wuce ni alƙawarin zan ba su, to jiya ya kamata in ba su sai Allah kadar ne tafiya na ina cewa sun zo karɓawa ba saman ba, to wani ma yana cikin buɗin mota na zo da shi garin hunkuri sai in ce ka bari in ba ku shi kuma na nemo wani in ba su, amma kar ku tambaye ni ƙari in ka tambaya zan hana 20 ɗin nan. Ƙalubale na biyar, hulɗa da mutanen banza da sauran kangararrun yara ma kalubalantan al'amuran tarbiya. Kalubale na shida, mummunar mu'amala da iyaye ke nuna wa ƴaƴansu, kaswatul qalb, ba tausasawa, ba rahama, ba jin kai, ba jawowa kusa, ba zama a hira da iyali, kullum yana dandali, kullum yana majalisa. Matansa da ƴaƴansa ba ruwan shi da hirarsu, ba abin da ya dame shi. To wannan ma ya taimaka wajen gurɓacewar tarbiya, kuma matsala ce da kalubalantar tarbiyar musulunci. Abu na bakwai, yaɗuwan gidajen da ake yaɗa ko ake kallon fina-finai masu ɓata tarbiya, wanda mai gari na nan ya san bai ce komai ba, mai anguwa yana kallo bai ce komai ba, dakata na kallo bai ce komai ba, hakimi ya sani bai ce komai ba, a shahada a wuyan Qur'an kiyama Allah ya tsare ko tarbiya. Tsiri-tsiri abin zai cutar da al'umma ya ɓata tarbiyarsu, kuma kuna kallo. In an ce yana da ƴanci a matsayin sa ɗan Najeriya buɗe gidan kallon fina-finai, ku ba ku da ƴanci a matsayin ku na Najeriya tarbiya ƴan ku sadaka? Har ma na ɗan ƙasashen waje Turai sun san muhimmancin kai sulma wajen gari ne, ba a sa shi cikin gari. Duk wani wuri na sharholiya da gidan disco da gidan karuwai da gidan masha'a da gidan shan giya, duk ba a yi shi cikin al'umma, sai a je can duk wanda ya je wurin. Dama ya duka aukatahu ya famuka na fakahu. Amma mun cikinmu tsakiyar gari, kila ma kusa da masallaci ko kusa da Islamiya, sai a buɗe wannan gidan kuma kowa yana kallo. Mai gari na kallo? Muna kallo da ce komai ba. Wai ya gagara ɗan gagara ne, ya san ƴan sanda yana haɗa baki da ce ba su kuɗi. ƴan sanda ke sai ne? Ba zo kai kotu ba, ku gani kotu za ta bashe ɓatar ne yayin. Ya je can wajen gari ya yi duk wanda ya ga dama ya je can, duk wanda ta ga dama ta je can, su je can ka karata. Ya rage na iyaye sa na ƴansu zuwa can. Amma kusa da gari, cikin al'umma, hanyar Islamiya, hanyar makaranta, hanyar masallaci, yaro bai tafi sai ɗan leƙa. Shi ke nan ba zai je makarantar ba. Kai ka san da mun shekaru makaranta ya tsaya kallo. Kai da ka sani ba. Kuma kowa ya yi shiru. Kowa ya yi shiru. Wai shi mai kuɗi ne, ana tsoron shi. Saboda lalace al'umma, in ba da al'umma ta lalace ba za a yi wani mutum ɗaya gagara, ko waye shi? Ko shi a nan ya yi shi gagara wajen ƙungiyoyi na ɓata al'umma? Dan nan tana ma wani garin hula kara duk ba shi ba? To yaɗuwar wannan gidaje na kalle-kallen fina-finan alaƙi ne waɗanda suke shaiɗanu, kandararru, gagararru su suke yi. Waɗansu karuwai ne, waɗansu mashaya ne, waɗansu auren da ya gagare su sun ka zama aure ko kuma kalalaci, wanda ba za mu guje muna addu'a ya Allah, duk wanda ka san yana yaɗa fina-finai irin waɗannan da zangar bayan ya zuwa aji, to Allah ka ɗaiɗaita mana shi, ka kunyata mana shi, ka zara albarkarka daga dukiyarsa, ka sa shi ya kaskanta ko da yana ganin ya tare nawa. Su ne wanda na zunan nan, ya Allah waɗanda za su yi daga cikinsu Allah ka shirya musu. Waɗanda ba masu ruwa bane, ya Allah ka wulaƙanta su, ka kunyata su. Saboda bala'in da suke jawo al'umma bala'i ne da babu irinsa a wannan zamanin. Ƙalubale na takwas, zaman banza. In dai za a zaman kashe wando, dole tarbiya ta kawo samuwa. Amma mutum ya tashi da safe, ya je masallaci, ya sallah, ya dawo, ya karya, ya ɗan yi wadansu ƙananan abubuwa, ya tafi wajen koyon sana'a, gida ya bi ta yamma. Ya dawo da je, an nagarba ya isa, ya ci abinci, sai fa an yi da gaske ma zai je Islamiya. In ba ka yi ɗingira zai yi na wani ƙaramin yaro, shi bai san ya ƙoshi ba, sai ya ci, ya ci, ya ci, ya ci, in ya tsayi sai ya ce mama a tule ni, kawai in ya ɗingira sai da safe. A tule ni kawai. To zaman banza na daga cikin abubuwan da suke ɓata tarbiyya a cikin al'umma. Domin wannan kan sa shaɗan ya shigo a ta tunani, me za a yi, wani ya yi da sabuwar mota, ka gan shi ba kwanan nan kaza kaza, wancan ta yi ta kaza, sai ya ga maganar fyaɗe ya shigo, maganar fashi da makami ya shigo, maganar tara suka ya shigo, maganar daba ya shigo, ko sauran abubuwa da irin wannan. Ƙalubale na tara, sakaci da tarbiyya da wasu iyayenki, wanda mun yi bayani a baya. Sai ƙalubale na goma, mutuwar iyaye. Da zaran maraiki ya samu, akan samu matsala ɗalibi a gan tarbiyya. magana irin yanzu da abubuwa suka yi karanci, taifayi ya karanci, zumunta ya karanci, ɗan uwantaka ta karanci, in mutum ya rasa uba tsakani da Allah yakan samu matsala babba galibi. Wai sukan tsallake, amma da yawa sukan samu matsala wanda kan sababa gurɓacewa da lalacewa da taɓarɓarewar tarbiyyarsu. Haka nan mutuwar aure na daga cikin abubuwan da ke gurɓata tarbiyya. Mutuwar aure saki, ka saki matarka ta tafi, ‘ya’yanka kuma ka san mustaqbal makomansu ba, shikenan a shiga cikin matsala, a shiga cikin halin ni ɗasu game da ‘ya’yan. Waɗannan abubuwa guda goma wanda kuma muna iya cewa tilka asharatun kamila su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da ke fuskantar tarbiyya. Ba wannan gaban ‘yan uwa nake ganin dai ko yaya ne na san ban ba maudu’in haƙƙinsa ba, amma na iyakan inda nake ganin ya kamata in tsaya. Domin kuwa dai tun ana ɗan murmushi ana ‘yan kaddar gari, kar a zo kuma a ainihin mana a gasa ya tawalle, a ƙansara fuska, a bincike fuska saboda an gani. Ya kamata a ce ni ma in amfani da maganar da haushe ido ba ni da zai san kina. Dare ya fara tsalawa, kuma sabon gari ko dogara ba kusa ba, akwai ‘yan Falladan, akwai ‘yan sabon gari, akwai ‘yan dogarawa, akwai ‘yan cikazi da sauran wurare. Daga nan ɓangaren ko ban san nisan inda mutane suka zo don da yankuri, ka ga akwai bukata a sauƙaƙa musu. Kuma ko ba komai dai, tun daga sauran ‘yan uwa da malamai da ɗaliban ilimi, ba mamaki abin da ban zaƙulo ba su zaƙulo shi don ya fito fili ƙarara a gane shi. Ina roƙon Allah tabaraka wa ta’ala ya yi mana muwafaƙa, ya sa mu dace, ya ba mu ikon amfani da abin da muka gina alkhairi. Allah ya tsare mu da ilimi mai amfani, ya nisantar da mu daga ilimi mara amfani mara albarka. Allah ya tsare mu da tsoronsa da taƙawarsa da kuma haƙuri da juriya a kan binsa. Abubuwan da na faɗi daidai daga Allah ne, ina roƙon Allah ya ba mu ladan ya sa mu aiki da shi. Abubuwan da na kuskure daga gare ni ne kuma daga shaitan, kuma dai saboda ƙarancin ilimi ne, ba ruwan Allah da manzon Allah da kurakurai na, ina roƙon Allah ya yafe mana baki ɗaya, ba mu ikon gano kurakuran da mu gyara. Kuma da ƙarshe lalle ne in yi da godiya da su ‘yan uwa yana suka ɗauki ɗauyin shirya wannan zama, musamman waɗanda suka takakka suka je wajen Malam Kabir Cikaji domin a nemo ni, tunda su dama na san ba san ni ba, kuma ni ma ban san su ba, kuma da sun zo dai kila sai na ba su wata uku saboda irin jerin gwanan ayyukan da ke gabana. Kana tunda an je ta hannun malami na ko kwana ɗaya aka sa dole in haƙura in yi saboda girmamawa, to ina fatan Allah ya sa albarka cikin abubuwan duka da kuma ba mu lada baki ɗaya. Na ga dattawa da yawa na ji daɗi ƙwarai, domin yana daga ciwon mu a wurare da yawa in an je sai ga dattawa suna baya-baya, amma a ce da dattawa da masu gari da shugabanni duk an taru wannan alkhairi ne babba. Kuma abu ne da muke ganin zai ƙara kawo ci gaba a cikin al’amuran addini da ci gaban al’umman wannan gari na Hunkuri da ma wasu sauraron, da haka muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abubuwan. Wa subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.